بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وما سرروا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدونة لوكتشي دكما ساكي هدوا دكو أتكم ونن شرينا أمسوشن تنبيو ينكو دكما شاور ولي ونن شيني شرم كشينا ستن دبيو أيو أشرن دا دايا غواتن شعبان هجرة دبو دايا دا دريو هدو دا أربعين دا بكوي ون دي 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 دا غوما غواتن بيو shekara ta 2026 sunana engineer Abdullahi Adam Musa kuma wannan shiri yana zuwa muku kai tsaye daga Al-Ansar Studio dake sharada Phase 2 Kano kamar kullum muna tare da babban malamin mu Associate Professor Abdullahi Usman Umar Gadan Kaya muna yi wa malam barka da zuwa
masha Allah alhamdulillah
ba tare da bata lokaci ba zamu shiga cikin shirin mai tambaya ta farko bayan sallama yake cewa menene hukuncin sallan mazan da suke aiki ba sa jami'i sai dai su a wajen aikin su idan sun gama su hada duka kamar masu gini da sauransu wanda suke hade sallah
bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wala udwana illa alal zalimin wassalatu wassalamu al atammani al akmalani ala khairi khalqillah ajma'in amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh allahumma allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa subhanaka allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa diya tabbata ga allah ta'ala wanda ya cikin karfin mulkin sa da sarautar sa ya kuma hada mu a wannan majalisi mai albarka na mako mako da muke yi a cikin dare don amsa tambayoyin yan uwa da kuma bada shawarwari ga ma'aurata don inganta rayuwa ta aure da kuma ainihin wato samun da zaman lafiya a cikin tsakanin iyalai a yau shine zaman mu na 62 a cikin wannan zaman baki namu dan uwa yana tambaya dangane da hukuncin wasu ma'aikata da suke da dabi'ar kin yin sallah akan lokaci ko kin yin sallah a cikin jami'i sai su rinka hade sallolin gabaki daya kamar a ce azhar la'asar su hade su har ma da magrib wato kila a wajen aikin su kawai to wannan dabi'a ce wacce take ba mai kyau ba dabi'a ce wacce take mummuna kuma abun ki na farko dai sallar jami'i malamai sun yi magana guda uku akan ta sallar jami'i na farko dai sunnatul muakkada ita sallar jami'i sallah ce sunna ce mai karfin gaske kenan wanda bai sallar jami'i ba ya bar sunna mai karfi wasu kuma suka ce ita sallar jami'i fardu kifaya ne kamar yadda ke a masabin shafi'iyya farilla ce idza qama bihil ba'd saqata 'anil baqin a mazhabin shafi'iyya idan wasu al'umma suka tsayu da sallar jami'i wasu ba su yi ba to waɗanda suka tsayu din sun dauke musu wasu kuma suka ce wato shartun neman sihhatis sala kamar yadda yazo a mazhabin zahiriyya kenan sharadi ne sallah ma Allah bai zai karbe ta ba in ba an yi ta a cikin jami'i ba wannan ra'ayi ne na su Ibn Hazm az-Zahiri wasu kuma suka ce farilla ne dai akan kowa da kowa ya je jami'i to akwai dalilai da yawa kowanne da dalilan su da suka kafa hujja da shi dangane da ainihin wato kulawa da sallar jami'i zance mafi inganci cikin wannan sabani ba fada da zance zamu yi ba sallar jami'i wajibi ne in dai akwai dama akwai iko to aje a halarci sallar jami'i bai halatta a hada salloli ba haka kurin ba ta dalilin tafiya ba a tafiyan ma ba ko sallah ake hadawa ba sai wacce take an mata yar uwa kamar azhar da al'asar kamar magriba da isha'i amma ma'aikaci saboda aikin kamfani ko aikin gwamnati yaje hada azhar da al'asar da magriba wannan la ya juzu kuma ba ma akan tafiya ba sai in mutum matafiyi ne shine zai iya hada sallah azhar da al'asar sannan kuma magarba da isha'i dan haka waɗannan mutane za a ce suna yin sallah ne ba akan lokaci ba duk wanda ya salla ba akan lokaci ba to Allah bai zai karbi sallarsa ba, kamar yanzu wanda ya zo yi magariba a lokacin la'asar, ko kuma mutum ya ki yin sallar ma gaba daya ta fita daga cikin lokacin ta gaba daya sai lokacin da ya ga dama yi. Wasu malamai suka ce ko yayi ma Allah bai zai karba ba, dan haka haramun ne wannan aiki nasu, kuma laifi ne a wajen Allah dan ma'aikacin da yake zuwa yana hada salloli a wajen aiki ba ta dalilin tafiya ba, yana aikata haram, yana aikata laifi. Ya kamata ya tuba ya zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala. Ga laifin kin zuwa jam'i, ga laifin hada sallah kuma a wuri guda. Wallahu alam. Na'am.
Allah ya saka da alkai. To kamar dai in a wajen suke za su iya hadewa?
Yawa, idan a ma'aikata guda daya suke ba za su iya hadewa ba, za su iya jam'i.
Za su iya jam'i.
Ya kware kuwa.
Dan ma'aikata masu gini haka.
Idan suna da yawa. Suna da yawa kuma suna da wuri da za su iya haduwa su jam'i, za su iya haduwa su jam'i. Musamman idan masallacin yana nesa da su, ba a kusa da su yake ba. Wallahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba yake cewa wai menene hukuncin sallah a cikin masallacin da a tsakiyar shi aka sa aka gina sokawe kenan a tsakiyar masallacin sai aka yi masallaci.
To asali dai ana yin sallah ne a wuri dahiri, wuri mai tsarki, ba wuri wanda yake najisa ba. To amma akan ce da wuri najisa ne idan an gane jasar zahiri ta bayyana. Yanzu nan gurin da muke zaune muke karatun nan ba mamaki kasa toilet ne, ba za a ce ba za a yi sallah anan ba, dan haka din najisar da ba a ganta ba, kuma an samu ha'il, an samu shamaki, an samu demarcation, akwai wani abu tsakanin najisar da inda mutum zai sallar, wannan babu laifi dan an yi sallah akai. Wallahu ta'ala alam.
Allah ya saka da alkari. Mai tambaya ta gaba take cewa ciki ne da ita tana yawan yawo, tana yawan tara yawo a baki, yana damunta sosai. To amma idan ta saka ararrabi a cikin bakin sai wannan yawon ya dauke. Tace idan ta cire wannan ararrabin jikinta har karkarwa take yi, so shine take cewa yanzu ga azumi ya taho. Shine take tambaya shin idan ta sa wannan ararrabin tana azumi ba laifi?
A da laifi matukar, duk mutumin da ya dauki wani abu mai dandano ya sa a bakin sa kuma aka sa cikin yawo, kaga ai za a ji dandano kuma za a hadiye. Wannan zai iya karya azumi. Bai halatta ba ta sa wani abu a bakin ta, ko musamman abun wannan abun da yake yana da wato dandano. Ararrabi kuma yana da dandano. Abu na biyu, kai ko da ma roba mutum zai sa a bakin sa, ita tattauna roban nan da bata da test, ba dandano, amma ita tana hada yawo. To malamai sun ce haram ne mutum yana azumi yayi wani abun da zai rinka hada yawo a bakin sa yana hadewa. To yanzu wannan matar to bata da lafiya kenan, tana da larura, tana cikin laulayi. Yawwa. To amma laulayin ta na zubar da yawo ne ko? To shi zubar da yawo ai baya karya azumi. Dan mutum yayi ta tofar da yawo, ya tofar da yawo, azumin sa bai karye ba. Sai dai in watakila tofar da yawon zai galabatar da ita ta zubar da duk ruwan da ke jikin ta, watakila ta suma ko kuma ta gagara yin azumi.
Kamar ta ce ita karkarwa ma wai take inda ta cire wannan ararrabin a bakin ta.
To kaga ba ta da lafiya. Sai ta hakura da yin azumin tunda tana da laulayi, ta ci ta sha, tana da uzuri. Bayan ta haihu lafiya sai ta rama wannan azumin. Shikenan. Na'am.
Allah ya saka da alkari. Mai tambaya ta gaba suke cewa wai menene hukuncin samo wa mutum ofa ta aikin gwamnati, yana cin albashi amma baya fita aikin, wai sai dai idan za a yi verification za a yi tantance ma'aikata haka shine kawai yake zuwa?
To tambaya tana dauke da abu guda biyu, da wanda ya samo aikin da wanda aka samo aikin. Tunda an ce samo wa mutum aikin gwamnati, na farko dai a samo wa mutum aikin gwamnati ya je ya yi, wannan taimako ne, agaji ne, ka samo wa dan uwanka, kai masa hanyar alheri, hanyar da zai samu abin da zai ci ya sha, wannan abu ne mai kyau. Wannan ta'awuni alal birri wat taqwa, taimakon juna ne akan yi wa Allah da'a da kuma jin tsoron Allah. Wannan abin ayaba wa mutum ne ya samu mutum ainihin aiki. To kuma baya cikin sharadi malam, dan mutum ya samu ma aiki kuma shi ina ruwansa da kaji ko baka je ba, samu maka aiki daban zuwan ka aiki daban kenan wanda ya samu aikin yayi aikin lada aikin alheri ya gama yanzu laifi yana kan wanda yake zuwa aikin ne wanda aka sama masa aikin yake zuwa to wannan shine yayi laifi kuma za ta iya kai shi ga cin haram to amma akwai ma'aikatan da dabi'un ma'aikatun ne haka suke daman an riga an sani ba ma aibu bane dan mutum baya zuwa akwai ma'aikatan da sai shugaban ma'aikatan yayi kira ce to a fito fa yau akwai aikin da za a yi akwai ma'aikatan da shugaban yake san halewa ce jama'a ba hukunta wala kuna zuwa ba dan ba abin da zamu yi me ya sababi wataƙila laifin daga gwamnati ne bata tanadan musu wadatattun kayan aikin da za su yi a ma'aikatar ba amma kuma ita gwamnati ta bada albashi ma'ana tana ta bayar da albashi kuma ta san ba a yin aikin to kaga anan babu laifin ma'aikata tunda kayan aikin da za su yi babu kuma ita gwamnatin ta san ba a yi balma wataƙila shugaban ma'aikatan shi kansa ma baya zama sai ƙarshen wata yake zuwa idan an saki salari ya zo ya dan yi muzuransa akan teburi a dan zauna a sha shayi a ci balangu da yamma a dan gaggaisa a yi zumunci shikenan wannan ɗabi'ar ma'aikatar haka take shugaban masu aikin shi din ma haka yake kuma ba a dauki wannan abin laifi ba dan ba a zo ba to wannan babu laifi idan mutum bai je ba amma shi ma din da in mutum zai dogon zango to ya kamata ya nemi izinin shugabansa to amma idan ba ɗabi'ar wurin aikin ba haka yake ba haka kawai mutum ya ga dama yake kin zuwa to wannan ya aikata haramun kuma ya aikata laifi ba a fashi a wurin aiki sai da izinin mai gida amma shi shugaba yana da salahiyar da zai iya baka dama kai fashin kwana ɗaya kwana biyu wata ɗaya wata biyu tunda shine almas'ulul awwal idan shugaba bai baka dama ba bai baka izini ba baka da ƴancin da zaka ki zuwa aiki kuma kana karban albashin su wannan ɗabi'a ta kin zuwa aiki musamman a wasu ma'aikatan da akwai abin da za a yi amma ake kin zuwa wannan haramun ne ba daidai bane kuma kuskure ne muna fatan gwamnati da kuma ta lura da irin waɗannan ma'aikatu ta yarwatar da su da kayayyakin da za su yi aiki wa ƙasa a sa kowa ya riƙa zuwa don kada mutum ya fada cikin shubha ta zuwa ya je ci albashin da bai halatta ya ci shi ba wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa mijinta mutumin kirki ne ga addini amma idan yayi fushi ba abin da ba zai iya faɗa ba kuma daga baya yazo yana bada haƙuri shine take so mallam wai dan Allah wacce addu'a zai bata wacce za ta dinga yi koda mijin nata yayi fushi ba za ta ji haushi ba duk maganar da zai faɗa
mata to na farko ne muna miki addu'a Allah ƙara miki kaunar mijinki da son sa duk da dai kin yabe shi kin ce mutumin kirki ne kuma mai addini ne amma kuma wannan ɗabi'a tasa ta sabawa ɗabi'ar mutanen kirki kuma ɗabi'ar masu addini
gaskiya
duk da koda mutumin kirki ne yana iya yin fushi to amma in mutum ya fushi ya kamata in mai addini ne ya zama yana da control lizami a bakinsa wai mutum ya wayi gari kawai in ya fushi zai ta faɗin abin da ya ga dama ba yayi ashar ya tsinuwa ya la'anta ya ta faɗin maganganu kuma daga baya zuwa ce mai addini bane ba wannan kuskure ne ba daidai bane kuma ya saba wa ɗabi'ar mutanen kirki ɗayan biyu lalle mai gidan nan naki ko dai yana da shafan aljanu a ba shi shawara ya je nemo maganin shedanu da aljanu ko kuma tukila yana da hali mara kyau shedan yana tasarrufi da shi baya askar masu kyau ya yawaita karatun qur'ani ya yawaita ainihin wato zikiri yana taimakawa wajen rage irin wannan mummunan abin kuma a ba shi azkar na safi azkar na yamma ya yawaita yi wataƙila wannan zai zama sababi na samun warakarsa amma gaskiya duk mutumin da in ya zo ya fushi yana shiga ikhlaq kwakwalwarsa ta rufe ta dinke gabaki ɗaya ya rasa mai ma yake faɗa ya ta faɗin abubuwa la ya zamanto faɗin wato a faɗin maganganunsa babu ba linzami to wannan gaskiya akwai hadari a cikin mu'amala da shi amma dai ki ci gaba da yi mai addu'a kuma ki ba shi shawara ya nemi malaman addini za su ba shi zikirai da addu'o'i da zai samu waraka insha Allah na'am
Allah ya saka da alheri tambaya ta gaba take cewa wai ya halatta mutum ya sha maganin da zai tsayar masa da jinin al'ada saboda ya samu yin ibadar watan Ramadan cikakke ya cika azumi kenan
malamai sun bayar da fatawa Allah ya musu rahama daga cikin su akwai Sheikh Muhammad Ibn Salih Salih al-Uthaymeen Allah ya masa rahama Allah ya ji kansa ɗaya daga cikin manyan malamai nan kasar Saudiya masu ba da fatawa da karantarwa cewa ya halatta mace ta sha kwayoyi na tsayar da jinin al'ada don ta samu damar yin azumin Ramadana cikakke. Ya halatta kuma mace ta sha kwayoyi na dakatar da jinin al'ada don ta yi umra ko don ta yi aikin hajji. Duka wannan idan har akwai kwayar magani da za a sha a dakatar da al'ada, a samu a yi umra a gama a je gida, a dakatar da al'ada a samu a yi aikin hajji a gama, a dakatar da al'ada a samu a yi Ramadana gaba ɗaya. Wannan babu laifi in an sha wannan kwaya don a samu wannan biyan bukata. Amma suka ce da sharaɗin idan likita ne ya ba da dama a sha kuma ba zai cutar da mutum ba. Don haka kar ki je ki sha kwayan sai kin nemi shawarar likita, don idan zai cutar da ke to addinin musulunci baya ba mutum dama ya je ya sha abin da zai cutar da gangan jikinsa ko lafiyarsa. Wallahu a'lam. Na'am.
Allah ya saka da alkari. Mai tambaya ta gaba take cewa tana da karamin ciki, idan ta sha azumi ramuwa za ta ko ciyarwa.
To lokaci yayi dai suna ta maimaitawa, wato kullun abin da muka sha faɗa muna maimaitawa. Waɗanda shari'a ta ba su dama su ciyar, su sha azumi su ciyar, su ne mutane kamar haka: mutumin da yake bai da lafiya, da wumammin rashin lafiya, da ba a san ranar warkewan ciwon ba, kamar mai ciwon alsa da ba a san ranar warkewan ba, ko mai wani mummunan ciwo, ciwon suga mai tsanani da yake sa shi shan ruwa ko yana yawan shan magani, ko wani ciwo dai wanda yake ba a san ranar warkewansa ba kuma yana buƙatar shan magani akai akai ko yana buƙatar cin abinci akai akai, to wannan azumi ya faɗi a kansa zai ci abincinsa amma zai ciyar. Kullum zai ciyar da abincin da zai ishi wato mutum ɗaya a yini guda ɗaya. Na biyu shine tsoho da tijo mai shekaru da yawa wanda ya galabaita ya gajiya, wanda bai da ƙarfin jikin da zai iya juran yunwa tun daga asuba har zuwa faɗuwar rana. Wannan kawai a bashi abincinsa na safe da rana da dare, sannan kuma a ciyar masa kullum, ko in yana da kuɗi ya ciyar. Wannan su ne aka ce su ciyar. Waɗanda suke cewa mace mai shayarwa da mace mai ciki ba ni sunan shi za su ci azumi su ciyar, wai sun sa su ne wai a layin marasa lafiya. Amma mai shayarwa ai ba mara lafiya ba ne, mai ciki ma ba mara lafiya ba ne, mai wani larura ne na wani lokaci ƙayyadacce. Ya kazance mafi inganci macen da take da juna biyu take jin tsoron ɗanta zai cutu in ta yi azumi, to za ta sha azumi amma za ta rama ne bayan sallah ko bayan ta haihu. Haka macen da take da ciki, ƙaramin ciki ko babban ciki, tana jin tsoron galabaita ko ɗanta ya galabaita, idan ta yi azumi za ta ci abinci ita ma, ko tana ji wa kanta ko tana ji wa ɗanta, za ta sha azumi sannan a bayan ta haihu sai ta rama azumi. Don haka ramawa za ki yi ba ciyarwa za ki yi ba. Ku ta turo mana tambayar nan ko sau dubu ne haka za mu biya mu. Na'am malam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan ma dai akan azumin ne tace ana binta azumi kusan guda 40 na shekara kusan uku ne tace ina ga wanda ta sha. Tace sakamakon ulsa da take damunta. To tace an mata aure tuntuni shekara 7 kenan, wai duk haihuwa da za ta yi sai an yi mata CS. Ulsa ta zo ta yi ta karuwa, yanzu ma haka tana da ciki wata 4. Tace wai wallahi ba za ta iya yin azumin nan ba. To mai gidanta kuma ta ce ya ciyar mata yaki, ta ce kuma yana da hali harabin buhun shinkafa yake yi, shine ta ce za ta iya ɗiban ta ciyar ba tare da ya sani ba.
To na farko dai tunda tana da larura ta ciwon ulsa da wumammiya za ta iya ciyarwa, kenan kaga wannan ta shiga masu su sha azumi su ciyar.
An tabbatar.
Abu na biyu shine ciyar miki da abincin ki da baki azumi, wannan ibada ce da ta shafe ki ke, ba ciyar da ke bane. An gane kuwa? Shin abincin kanta ita wannan hakkin mijinta ne ya ciyar da ita,
to
saboda ai ita za ta ci.
Nata.
Amma yanzu azumi kaga ai ba a ce mijinta ne zai mata azumi ba,
tunda ibada ne
ta shafe kanta. Kenan ke ne zaki nemo abinda zaki ciyar, kamar layya ne mace tana zargin mijinta bai mata layya ba, kamar yadda matanmu yanzu suke zama kaurin mace ita miƙe kafa kai ita ba tana sayan gulagulai tana koyewa tana sayan babur adidi sahu ana mata tana yanka lesi lesi da saddodi masu bala'in tsada amma fa ba ta sayar gulayya ba kawai ta sake wai mijinta ne zai sayi mata to mijinki yana miki nafila ne mijinki zai je miki aikin haji ne ibada ce taki da ta shafe ki da kake nemi kudin ki ki amma idan mijinki ya kyautata miki ya baki kudi ki layya ya kyauta ko ya saki cikin gama gari kuka yi layya shi ma kyauta amma kenta ki tanadi kudin ragonki ki yanka da kanki wannan shine fa dacewa ke ma ki shiga layin waɗanda suka zubar da jini Allah zai ba su lada to haka abin da ya shafi ciyarwa na azumi wannan azumin ibadar da ta shafe ki ne ke a karan kanki idan mijinki ya ciyar da ke ya kyautata idan bai ciyar da ke ba ya kuma je ya ba wasu a waje to ya munana saboda manzo Allah ce khairu sadaqati an zahari zinan mafi alherin sadaka shine gida ya wadatu sannan ka miƙa wani to anan gurin tunda ba haƙƙin sa ne na dole ba bai halatta ki saci kayan su ki ciyar da kan ki ciyar ki ciyarwa ba sai dai kawai ki dauka bayan kin ciyar din sai ki ce mai gida sadakar da kake bayarwa ni ma na karbi sadakan dan ni ma ina cikin maciya sadaka dauki ki amfani da shi amma daga baya ki masa bayani in ya miki Allah ya sako mutu kya je ki nemo ki biya shi in kuma ya ta zage zage ya fada da shikenan ki bashi hakuri da ki zauna ba ki biya ba gwanda ki dauka amma in kin dauka fa ki mai bayani amma da zaki je ki nemo naki na karan kanki shi fa miki alheri kuma gaskiya mijinki fa Allah bai zai kama shi ba nan mai ciyar miki abincin azumin da kika sha ba saboda ibada ce da ta shafe ki ke a karan kanki wallahi alam na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa tana sai da kayayyaki amma akwai masu tsada wanda ba ta iya kawo su gida amma ana kasawa a shagon tunda shagon su ne tace idan mutum yaje yace zai siya sai ya dauko masa to an dauko kuma sautari sai ya bar mutum da kayan to haka sai ta sa take barin mutum sai ya sa kudin kayan sannan ya dauko masa sai a ce mai shagon ya ajiye su shine take tambaya ya matsayin irin wannan cinikin
kamar ya dauko masa a ce mai shagon ya ajiye
misali bata kawo kayan gida su waɗannan masu tsadar saboda in an kawo din sai a bar mutum ba a siya ba sai ya zama to sai mutum ya sa kudin sa ita kuma sai ta yi wa maybe wanda yake shagon
company da yi
shago ta ce ita sai ta ce a ajiye mata kayan kenan sai a kawo mata sannan ta ba wa mutum ma'ana dai sanda take siyar da kayan ba sa hannunta
to ai nata ne
a'a shagon su ne ta ce
ba komai wannan ya halatta mutumin da yake da shago yake mu'amala da shago ai yana da iko da shagon tunda har in an siya din zai ce a kawo kuma kudi yana hannunta da haka wannan ya halatta ba laifi bane wallahi alam na'am
Allah ya saka da alkarimi tambaya ta gaba take cewa mace dana azumi sai ta sha azumi guda biyar a rana na shida ta yi wanka sai ta ci gaba da azumi bayan rana ta fito sai ta ga jini kadan a wannan dinta a kafanta to bayan shi kuma bai sake fitowa ba shine take tambaya ya azumin ta yana nan ko ya
kare azumi ya kare jini ko digo ɗaya ne in yazo in dai a cikin ramadana ne kuma in wannan jini dai jini ne na al'ada ko digo ɗaya ne ya kare azumi Allah ya bada lada sai ki kame bakinki kar ki ci gaba da yin cin abinci duk wanda a jini ya okay za ta ci gaba da cin abinci sorry tunda ta dau azumin ne
ya kare
kenan za ta ci gaba da cin abinci amma a boye ba a bayyana ba amma abin da nake so na ce kamar mace tana cikin al'ada kurin karfe 12 sai ta je ban daki ta ga alamar jini ya dauke karkab amma ita da asuba ma ta tashi ko sallah ba ta yi ta ma dauki azumi ba amma sai da ta zo ban daki ta shiga ta ga alamar jinin ta fa ya dauke kuma 12 ya dauke to aiki ya same ta ba za ta sake cin abinci ba daga 12 nan ba ta azumi amma ba za ta ci abinci ba haka malamin fiqh suka ce Allah musu rahama za ta kame bakinta saboda falalar watan Ramadan ina fata ana fahimta haka matar da ta tsarkaka ana idar da asuba
to
an gama sallar asuba kafin asuba bata san ta tsarkaka ba sai bayan asuba to za ta kame bakinta kamar dai mai azumi amma fa ba ta azumi kenan bayan sallah za ta rama guda daya aka hukunci yake wallahu ta'ala a'lam. Na'am.
Allah ya saka da alkari. Mai tambaya ta gaba take cewa shekarar ta 10 da aure amma ta ce bata taba san mijinta ba ko kada shine take neman shawaran mallan ya za ta yi.
To irin wannan aure shine kullun abin da muke fadakar da iyaye ku yi nesa da yi wa ƴaƴanku auren dole da auren tilas. Saboda mace wallahi za ta iya shekara 20 30 40 ma wala ba ta san namiji. Da yawa mata suna fada akwai matar da tace yau shekarun su kusan 25 ƴaƴan sun shiga jami'a har sun aurar da wasu tace daidai da rana daya ba ta taba ganin mai gidanta dai tana son sa ba tace wallahi tana zaman hakuri ne kawai zaman hakuri tace zaman hakuri ne kawai ranar da mai gidanta da ya mata tilas ubanta da ya mata tilas ya mutu yana mutuwa ina jin ko 42 ba ta zo ta mika mai gidanu tace ban takarda ta yace Hajiya bayan dogon wannan tafiya ta shiga ban takarda ta iya tsawon shekarun nan na zauna a gidan nan ne ina ladabi wa ubana ba dan ina son ka ba zaman lafiyan ka ban takarda ya labarin yaya sun shiga ni ba su tace wannan kuma kaje ka ji da kayanka na samu yanci tace da mun babana yana raye ne ya zama wajibi in bi umarninsa yanzu ka tunda ya mutu bai san ma me ake yi ba zan dauki yanci na kenan wannan yana nuna ana iya samun mata ba wai fa goyen baya nake ba ba kuma na yarda ai hakan bane ba amma dai iyaye bai kamata su rinka bi ƴaƴansu auren tilas irin wannan aure na rashin dadi ba kai kuma namiji kai nesa da zuwa ka auro matar da tace ba ta son ka auren wahala ne auren matsala ne sauran su to yanzu wannan matar ya za ta yi tsakani da Allah tunda har kin shekara 10 ba kiya son sa ni kan duk wani wa'azi da nasiha da zan miki ai ya riga ya kare kuma duk wani hakuri kuma kin gama yi yanzu mutumin da ya shekara 10 wala ai yayi hakuri akwai wata aya da zaka kara mai kuma da hadisi bayan wannan to kawai ki nemi ya sauke miki kullum ki nemi ya sauke miki kuma in kin nemi ya sauke miki ba laifi ne ki kai ba tunda ba kiya son sa ita kuma soyayya ba iya sa mutum ita a dole a cikin zuciya sannan kuma auren ba dole bane ba tilas ne sai kin je kin zauna da wanda baki so ba Allah ya baki mafita Allah ya baki mafita amma dai ki auna ki duba in zai yi in ba zai yi ba kuma ki ci gaba da hakurin insha Allah hakurin ba zai kashe ki ba wallahi walam. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba take cewa mace ce suna jima'i da mijinta lokacin sahur suna cikin yi sai suka ji kiran sallah tace sai maza ya fita so ya mazayin azumin su
azumin su yana nan azumin su yana nan eh azumin su yana nan kamar mutum ne yana cikin cin abinci sai ya ji an kira a salatu wani malamai suka ce za su raba kansu shikenan azumin su yana nan insha Allah tunda ba da gangan suka yi ba. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba
mai akwai mai aiki.
Mai tambaya ta gaba take cewa ta yi bakuwa tana sallah sai take kallon yarta wai tana tafa hannunta. To bayan idan da sallah sai take tambayar ta me yasa haka? Me yasa take haka a sallah? Sai ta ce mata wai malamin islamiyyar su ne yace zaka iya yin haka a cikin sallah. Shine take tambaya me gaskiyar magana.
Kana sallah kana tafi?
Eh wai yarinyar ta take tafawa tana sallah.
To Allah sauki.
Abinda malamin islamiyyar ne
ya bada halatta ba. Duk wani motsi da haraka wanda bai zo a cikin aikin sallah ba to bai halatta ba haram ne wasa ne da sallah. Ya saba wa alladhina an salati mukhashi'un. Waɗanda suke masu alasalatin ko fi salati mukhashi'un. Waɗanda suke masu jin tsoron Allah a cikin sallar su tafi a sallah wannan aikin yan coci ne yayi da haka aje a ritsa malamin islamiyyar nan sai ya ba da dalili ki gaya mata idan ta koma garin su ta koma wajen malamin islamiyyar ta ce malam aya ko hadisi a ina annabi yace ai ana sallah ana tafi kuma ya zama diman da'ima ai mata suna tafi ne a sallah idan liman ya rab kanuwa to shine za su tafi a sallah dan a sanar da shi amma ya zama a dawwame har a koya wa yara sallah suna tafi a watakila yarinyar ta yi kuskuren bayani watakila kuma malamin ne ya ɗe wani karatun na daban ya loda wa 'ya'yan Allah shirya. Na'am.
mai tambaya ta gaba take cewa wai menene hukuncin sakawa kaza kajin gidan gona booster a cikin abincin su don su girma, wai idan ba su girma nan ba su yi katankatan ba a siyan su da daraja?
To asali duk abinci da za a bawa dabba idan ba cutar da ita yake ba babu laifi a bata, a gane ka'idar shine cutarwa. Da abinda zaka ba wa mutum da abinda zaka ba wa dabba idan akwai cutarwa haramu ne amfani da shi. Da haka da booster da ruwan kaza da mai duk abinda ake ba wa shaka fashe kome, idan dai likitan dabbobi ya tabbatar wannan ba zai cutar da dabbobin ba, babu laifi a ba su su sha ko su ci, jikinsu yake kyau su girma da wuri. Misali akan wannan shine kamar mutum ya je gona ya noma masara ya yi feshi da zai sa masara ta girma da wuri, ko ya shuka mangwaro ya sa su yi manya-manyan ƴaƴa, tunda dama amfanin su girma a yanka a ci ne kawai, ko su girma a sare a ci. Sannan sharadi na biyu ya zama wannan booster da ake sawa abincin kaji baya cutar da lafiyar dan adam. Idan yana cutar da lafiyar dan adam to haramun ne, idan yana cutar da su kansu dabbobin haramun ne su ma a cutar da su. Amma idan babu wannan, kasuwanci ne sana'a ne, wannan babu laifi, mutum zai iya yi wallahu alam. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba take cewa wai mijinta ne yake auren mace mai bleaching sai yake faɗa mata wai malamai sun ce ma ba haram bane, dan haka ita ma ta fara. Sai ta ce gaskiya ita sai ta tambaya shine take so ta ji hukuncin bleaching.
Bai halatta ba ki tsaya akan fahimtar ki mijinki ne yake kan kuskure. Bleaching wani shafa mai da canja halittan Allah kenan, da canja fata haramun ne, taghyiru khalqullahi ne. Wala amrannahum in qur'ani fala yughayyirunna khalq Allah. Shi dan yace wallahi sai na umarce su canja halittan Allah, kuma duk wanda yake canja halittan Allah, Allah zai masa azaba. Mai canja halittan Allah, Allah zai masa azaba. Da haka mijinki ya auro mara addini wacce take bleaching, ki kokari ki bai shawara a gaya mata ta tuba, ke kuma karki yadda ya saki cikin hanyar halaka, ki ce masa ya hakura da fatar da Allah ya miki haka, idan ke auro ke ci gaba da amfanuwa da ke haka, amma ya saki saba Allah kake masa da haka wannan, saboda la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, ba a yin da'a ga wani abun halitta kowa ya shi wajen saba Allah. Abu na biyu, bleaching yana cutar da gangan jikin dan adam kamar yadda likitoci suka tabbatar, yana dauke da cututtuka masu tarin yawa. Nasu injiniya da ka samu dama ka tambaya mana a doctor ya mana bayani, saboda yawa matan aure da ƴan mata suna bleaching, ko da karatu na gaba ne in ka samu dama ka tambayo mana shi, saboda su ji daga bakin sa, dan ni ba likita bane.
Gaskiya ne.
Menene illolin yin bleaching? Illolin su a rayuwar dan adam? Kai ya jawo aya, kai ya jawo hadisi, dan ba harkar sa bace. Kawai ya bamu illar a lafiyance ni, kuma ya banne da aya da hadisi.
Gaskiya.
Haka ya daidai?
Insha Allah.
To mu je injiniya.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba take cewa wai idan mutum ya mutu ya barwa ƴaƴansa gado, idan suka alkhairi aikin alkhairi da dukiyar an ce za a bawa mamacin lada, wai amma idan suka aikin sharri, okay, idan suka aikin alkhairi su za a bawa lada su kadai, idan suka aikin sharri kuma wai za a raba zanubin da shi, shine take tambaya wai hakan da gaske ne?
To ana faɗa dai, amma ni ban san dalilin wannan maganar ba gaskiya. Abinda na sani shine ita dukiyar gado bayan mutum ya mutu, dukiyar gado bayan mutum ya mutu sai ƴaƴansa suka gada, to wannan dukiyar nasu ne. Ina fatan kana fahimta.
Eh.
To dukiyar da ta zama taka, in ka je kai aikin alheri da ita, kaga aikin za ka samu ladan ka.
Gaskiya.
Yawwa. To akan ce masu cewa zai samu zunubi, sai suke cewa ai shine sababin da ya tara musu dukiyar, ya mutu ya bar musu suna saban Allah da ita,
bai tarbiyantar da su,
wataƙila bai tarbiyantar da su ba, sai dai Allah ya kama uban saboda rashin yi musu tarbiya, bai yi musu tarbiya ba, sun je suna cin haram ko suna aikata haram, dan haka yana da kyau a kiyaye mazaje ko mataye idan iyayenku sun mutu ku aikata aikin alkhairi dan iyayenku su samu lada kuma in kun aikata sharri kuma to Allah zai kama iyayenku me yasa ba su koya muku alkhairi ba amma muna da nasi'am duk wanda ya gina dan sa akan alkhairi aikata alkhairi ko da kudin sa ko ba da kudin sa ba ne yana da lada ko da kuma ba a bashi ladan kudin da ya bar masa na gado ba amma dai zamu da bincikawa insha Allah ta'ala a tuna mini zamu binciko mu ji me dalilin da suka dogara da shi na cewa haka din wallahi wala amma a baka dai ana fada uba ya mutu ya barwa ƴaƴansa dukiya suna barna aje ka tarar da Allah game da kagamu da bala'i kamar yadda ake fada wallahi wala na'am malam
Allah ya saka da alkirmi tambaya ta gaba take cewa tana godiya ga malam da kuma ƴan uwa da suka yi mata addu'a ta samu miji har ta samu ta yi aure to yanzu kuma tana so a tayata da addu'a Allah ya ba su zaman lafiya tare da duk musulmai baki daya
to Allah ya saka da alkhairi yar uwa ce da ta aika muku da addu'o'i a nan gurin a wannan majalisi muka daga hannu muka roki Allah Allah ya bata miji to Allah ya karba addu'a fa miji ya samu Allah ya karba addu'a miji ya samu kuma yanzu ta dada turowa ai mata addu'a Allah ya ba zaman lafiya daman ta turo bata turo da kudin sadaka ba da kudin addu'a ba zai ki daman ta samu ba man karban kudin addu'a yanzu kuma da tayi auren bata fudo turo da nakiya bata turo da dibulan da cincin na aure ba amma dai ta ce ai musu addu'a babu komai Allah ya miki albarka mun ji dadi da kike bibiyan shirin ma kuma Allah ya sa ki ka ci riban shirin har ki samu miji ta dalilin shirin kuma kin ji dadin addu'a kin da turo to jama'a mu yi mata addu'a kuma Allah ya ba su zaman lafiya Allah ya ba su zaman lafiya da ita da mai gidanta Allah kuma ya kare musu fitana da sauran matan mu gaba ɗaya da yayan mu wallahi alam na'am
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa shin mace za ta iya karanta alkur'ani a waya application kenan na waya ta cikin tsarki ma'ana ko tana cikin al'ada kenan
tayyib dangane da karatun alkur'ani ga macen da take cikin al'ada Imam Malik rahimahullahu ta'ala yana da ra'ayi guda biyu akwai riwaya lin manna ta hana Imam Malik ya hana mace mai al'ada ta karanta alkur'ani a wata riwayar Imam Malik Allah ya masa rahama ina magana kan malikiya kenan Imam Malik a wata riwayar kuma ya halatta ta karanta alkur'ani ko da tana cikin wato al'ada yace lin nisyan saboda yana gudun tsoron yana jin tsoron kar ta manta kenan dalilin malikiya na halatta wa mace mai al'ada ta karanta alkur'ani shine dan kada ta manta yace li annal haida ya takarrar saboda ita al'ada tana maimaituwa duk wata ana yi a ce ba za ta karanta alkur'ani ba saboda tana haila kaga maimaituwar hailan zai sa ta manta alkur'ani da haka ya halatta ta karanta alkur'ani ko da tana cikin jinin al'ada a zance mafi inganci Muhammad bin Maslamata Allah ya masa rahama yace ya halatta ma ta karanta a takarda ma kaga a waya babu laifi a waya kam kai tsaye ai za a karanta tunda kawai yatsa ne ba shi Qur'ani ake taba ba wuta ce haske ne ake taba da haka mai haila ta rike waya ta karanta alkur'ani ba laifi bane ya halatta shi Muhammad ibn Maslama ya bada fatawa cewa ta nemi wanda za ta rinka bude mata Qur'anin tana zaune tana leko alkur'anin amma kar ta taba shi ta samu wanda za ta rinka mai tana juya mata takarda shafufukan tana karantawa ina fata ana fahimta a wata riwaya yace a malikiya kace Imam Malik yace ina so a samu dama da za a bawa mai al'ada ta rinka karanta alkur'ani saboda gudun daukar lokaci bata karanta alkur'ani ba haka mai janaba a wata riwayar an ruwaito ba zai karanta alkur'ani ba mai janaba kaga shi namiji ai baya haila sai dai yana janaba ai ko yawa to mai janaba zai karanta alkur'ani amma al-yasir waya suka ce kadan ne dai dan kadan zai karanta to amma dai zan ce mafi inganci hatta mai janaban ya halatta ya karanta alkur'ani tunda ita ma janabar ai ta takarrar tana iya maimaituwa yau da gobe da haka duka gabaki daya ya halatta su karanta alkur'ani taba alqur'anin ne a wasu malamai suka hana wasu kuma suka halatta tunda ko mai alari ya ce illa aljuz'u minhu sai wani juz'i wani bangare na shi alqur'ani idan an ce juz'i abinda ba cikakken alqur'ani ba izo 40 juz'i ne izo 30 juz'i ne izo 10 juz'i ne izo 20 juz'i ne izo 5 juz'i ne ke sama izo 2 ma aka ce juz'u amma duk wannan juz'i ne kaga idan za ta iya taba kadan ko zai iya taba kadan wasu malaman suka ce to ai shi zancen Allah ai magana Allah da da aya ɗaya da aya dubu duk sunan su magana Allah ne tunda aka halatta ya taba juz'i to ya halatta ya taba qur'anin ma gabaki da wallahu ta'ala alam muna fatan Allah ganar da mu na
Allah saka da alkarimi tambaya ta gaba take cewa dai ita ma akan hailan ne wai idan mace tana jinin haila ya halatta ta yi alwala idan za ta kwanta wai wata ta ce mata gaskiya wai ba ta da wani amfani tunda ba ta da tsarki
ita alwala ana yin ta koda ana cikin jaraba ma inda a kwanta bacci sunanta alwalar kwanciya bacci ba alwalar sallah ba da aka ya halatta ta yi ku dinga karban fatawa a wajen malamai ku dinga karban fatawan addini a wajen gama garin mutane da zuwa ni ya kira ni yana tambaya na akan wata matsala ta addini wai abokinsa ya ce masa wai ba a kafa hujja da maganar malamai wai kawai ba wani malamin da zai ce wani malamin addini yazo ya ce kaza a zo a dauka aiki da shi nace ka rabu da shi ka daina karban fatawa a wurin mutane yan bakin titi duk wanda ba harkar sa bane ilimi to kai ya sa baki a cikin harkar ilimi dan shi ilimin addini ilimi ne wanda yake sai an je an karanta shi fatan mutane su daina hauragiya su daina hauran katanga suna shiga wani addini suna ba da fatawa ba da ilimi wallahi alam na
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa ta kasance tana yi wa mijinta bincike a waya sai abin ya dame ta wai sai ta dauko alqur'ani ta rantsuwa akan ta daina wai amma shi dan ya sake rinjaya ta dai har ta sake bude masa waya shine take tambaya ya matsayin wannan rantsuwa da tai mijin nata kuma ya ce wai shi ba ruwansa
a cece take ka fara mana ai kawai sai ce take ka fara tunda ta rantsa ba za ta yi ba kuma ta je ta sai ce take ta ka fara
kuma gashi da qur'ani ta rantsa ita
Allah ya sauke mata Allah ya yi mata Allah ya sauke mata na'am malam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa wai mijinta ne yake aiki a wani gari yakan yi wata hudu haka kafin ya dawo sai ya sati daya ko biyu to sai ya kara aure a can inda yake aikin so zai yi wata hudu kenan a can to yanzu ya samu hutu zai zo gida sai ya ce wai za su so tare da amaryar wai ta ga yan uwa ita kuma ta ce gaskiya ba ta yadda ba saboda yayi watanni a can yanzu kuma sati biyu da za a mata za a zo ana daukan amaryar suna fita tare a ce za a je a kai ta ta ga dangi sai ta ce ita kuma a ce za a cinye mata lokacin ta sai ta ce ba ta yadda ba gaskiya to shi kuma ya ce wai ba ta da hakkin da za ta hana shi shine tace to hakan da tai akwai laifi a dai yanke musu
to na farko dai ina miki jaje da wannan kishiya da Allah ya jarabce ki da ita ta alheri amma kishiyar alheri mijinki ba laifi yayi dan ya kara aure halal yayi amma kina da yanci ki nemi hakkinki kuma kar a cutar da ki baki da kuma hakki ki hana shi zo da matarsa su zo hutu kamar yadda kuma baki da hakki ki hana shi ya kai matarsa gidan ƴan uwanta ta ga danginta eh gidan ƴan uwansa ta ga dangi baki da hakki amma kina da hakkin kwana ne mace ya kamata ta gane hakkin da kike da shi akan mijinki hakkin kwana ne amma a dauki miji tun daga safe har dare bai sai je wani tasarrufi ba yana hannunki baki da wannan hakkin saboda kike sani abinda shari'a ta hana shi kai je kwana a gidan wata ba kwananta ba amma a yi ne a rana zai fita je nemi abinci zai tafi wajen abokanansa zai tafi harkokinsa da haka wannan raran lokacinsa shi da yake da shi wanda ba naki bane ya halatta ya je ya kai matarsa ta je ta yi bukatunta ba laifi bane kar ki kuskura ki hana shi kuma ba ki da hujja amma in ya ce zai zo su rabon kwana ne to nan kan ki ce sai dai sama da ƙasa dan komai ba saboda me ta cinye lokacin miji wata hudu tana tare da miji kuma miji ya dawo miki zai miki sati biyun ki ke kin hakura kin bar musu wata hudu kuma a cikin sati biyu masu zuwa ku rabon kwana wannan in ke kika yadda ba laifi amma in ita ta bukata sai azo an yi da ita to wannan akwai zalunci a ciki kuma ki tsaya ki da iya karfinki sai kin kwaci hakkinki sai dai in sun fi karfinki sun ka da ke to sai ki sallama wallahi alam na'am
Allah saka da alkari mai tambaya ta gaba take cewa ita sabuwar uwa ce kuma jaririn su ya kasance yana da kuka sosai ko bacci ma a hannu yake yi to tace wasu lokacin idan baban yaron baya nan ba ta da wanda zai rike mata yaron koda tana cikin sallah yaron ya ta rike shi zai ta kuka to tace wai tana shagaltuwa da wannan kukan nashi koda tana sallar shine take tambaya ya makomar sallar ta wannan shagaltuwa da take da kukan yaron lokacin sallah yana bata mata sallah ne ko kuma tana aikata zanubi a zata yi
sallar ta insha Allah ta yi idan ta yi dukan sharuda da dokoki na yin sallah wannan babu laifi ai larura ce manzo Allah ma yana sallah yana daukan Hassan da Hussein babu laifi a cikin larura ce muna fatan Allah ya baki da mai hakuri kuma ya canja kukan nasa ya zama alheri kuma ina miki albishir ba dai aya ba dai ba hadisi ba amma dai iyaye sun canfa sun ce duk dan da aka ga yana da yawan kuka to mai ilimi ne ba akwai karatu akwai kokwalwa eh zai yi albarka ni ma wata abokiyar mahaifiyata take gaya mini wata rana naji gaishe ta wannan dan chocolate din da bakin hanya nake baka injiniya
eh
aka da naje gaishe ta sai tace a tace da hulatan ci take gaya tace a Abdullahi yanzu dun anna nace domin mana innam tace mana yanzu kai ne Abdullahi kai ne kada ka tuno tace lokacin da aka haife ka fa ni ne nazo da aka ciro ka ni ne yanke maka cibiya nace yanzu ni dinke kika yanke min cibiya da cijiya tana nan a raye ina so in je gurin ta in hira da ita tace gwara yi ko da gaske tace ga wuri kaza kaza sauransu na ji daɗin hira da ita sosai tace to malam shayi kafin ka tafi abin da zan gaya mata sai lokacin kana yaro kana da kuka yawan kuka tace akwai wata yarka tace ta dukanka tace ta dukanka saboda kana da yawan kuka sai mahaifiyarka sai ta ce ke rabu da shi in ta zo duka sai ta ce mai shegin katon kanna ya ta da mutane da kuka ita ce sai ta ce sai mahaifiyarka Allah ya kanta rahama ta rasu yake cewa ki daina duka sa wannan kan fa karatu zai fa malami ne wallahi kuwa ta ce sai mai nade a don wada tafsiri
Allah
ya sani sai na an ce kana tafsiri na ita kuka ta tuno abin da mahaifiyarka ta faɗa ga ka to irin wannan maganganu na iyaye da kakanni canfawa suke yi haka kawai yau da gobe ne sai su faɗa abu to amma dai ba ni sunan shi a wani lokacin sai ga Allah ya karba kuma yayi amma fa ni kuma ka gani ne da nake ni kuma ba na san yaro mai kuka wallahi
ba wani mai san mai kuka
wallahi ba na san ba wai na tsane shi ba fa to ban san ya zan fassara ba dai
ai akwai
ba gadi akwai takurawa sosai to amma dai Allah ya musu albarka
amin
da masu kukan da marasa kukan na'am
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba shi ma wai akan saki ne shine yake tambaya idan mutum yayi saki daya ba ai komai ba har ta gama idda tai wani auren sai kuma ta ƙara dawowa ta aure shi to saki na za a irga igiya auren da take tsakanin su bi ce ko uku sannan kuma tambayar ta biyo shi ma idan akai saki uku har tai wani auren kuma ta fito akai komai da wancan wato wanda akai sabon auren shi ma in an yi komai igiya aure nawa ake dawa ake wannan tsakanin su
to asali dangane da sakin da ake yin komai alqur'ani ya bayani a cikin surah al-baqara at-talaqu marratan ma'ana at-talaqu marratan sakin da in an yi ana iya maido da mace sau biyu ne sakin farko a sake ta a dawo da ita saki na biyu a sake ta a iya dawo da ita wannan shine marratan al-ula al-marra al-ula al-marra al-thaniya amma idan aka yi saki na uku to ba a dawo da mace na aka yi saki na uku ba a dawo da mace Allah ya ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurua a can gaba yace wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi rahamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dhalika in aradu islaha anan yana magana akan idan an saki mace sakin da za a iya komai saki daya za a iya komai in an saki saki biyu ba za a iya komai amma an yi na uku ba za a iya komai ba to na daya da na biyu din bu'ulatuhunna mazajin su ba'al an gane ko ba'al ana nufin miji shine ya fi cancanta ya mai da ita idan ana nufin sulhu da gyara aure to shikenan idan mace mijinta ya sake ta saki daya ya dawo da ita ya kara mata saki biyu to bai dawo da ita ba sai ta tafi gidan wani ta je ta yi aure
to
kaga shi a wajenta ya sake a wajensa ya sake ta mai
sau biyu
sau biyu to idan ta je ta yi aure ta jiyo ba dadi sai ta sake dawo masa aka kara daura aure sabon daurin aure wannan ba saki biyin suna nan yanzu ya cika wannan doka ne ta alqur'ani na at-talaqu maratan an yi saki daya ya dawo da ita an yi saki na biyu ya dada dawo da ita kenan wannan saki guda biyu da ya mata din suna nan koda aure 100 tayi ta take dawowa
duk da sabon daurin aure
duk da sabon daurin aure ai ba da sabon daurin auren ai kaga ba wani ta je ta aura kuma bai cika wannan komen bai
kamar dai a ce ina gane
ka gane ai ya kamata yayi daya ya dawo da ita to yayi saki na biyu ba ya kamata ya dawo da ita ba to bai dawo da ita ba sai ta tafi wani gida to yanzu zai ci moriyar dawo da itan saki na biyun nan ne sai ta zauna in ya dada mata saki daya to kuma bai isa ya saki dawo da ita ba hatta tanki hazardan ghaira sai ta auri wani miji ba shi ba ku gane cewa saki yana salwanta saki yana saraya saki yana zubewa irgen saki yana zubewa ne idan ka saki mace sau uku ta tafi gidan wani in ta dawo to shine ya zube gaba ɗaya za a dawo fresh amma duk sakin da ba saki sau ɗaya sau biyu sau uku bane idan ka take ta sau ɗaya ta je ta yi aure ta sake dawa wannan ɗayan yana nan in ka sake sakin ta sau biyu ta tafi wani gida ta je ta yi aure kar ta ɗauka wai ta dawo fresh a'a yana nan sai in guda uku ne ina fata ana fahimta to sai in ya sake ta kuma ya sake ta sau uku ko to bai dawo da ita ba dan mun bai dawo da ita ba sai ta je ta aure wani sai ta dawo gidansa to wannan fresh kamar amarya da ya saki samun aure ne babu wata damuwa wallahi a'lam na'am
Allah ya saka mai tambaya ta gaba suke cewa bai an daura auren mace ne to wanda aka daura auren yana Libya angon kenan kuma har yanzu angon bai zo ba tsawon shekara guda kullun yana cewa gashi nan zuwa amarya ta fara gajiya shine wai suka ce wai za a iya juya auren wai ma'ana wai akwai kanin sa tunda shi yana gari kawai sai a juya auren wai
ka la ilaha illallah wannan mace din tabbaya ne wato mutanen mu yanzu jahilcin sai ya kai haka Allahu akbar
to juya auren kawai wai
babu abinda ba za ka ji ba idan kana karban tambayoyin mutane jama'a dai duniya kun dai yaya ne aure mace bai zo ba yana can Libya yana can ina ne
shekara guda
amarya ta gaji to shine yake so ayi juye ayi juye kika ce wani bakin mai ne a can da kira bai halatta ba abinda za a yi shine shi yayansa ya aiko mata cewa ya sake ta yayi bayani a kafa shaida cewa ya sake ta sai ta gama idda to sai kuma kaninsa sai ya zo ya dada neman ta sabon nema sai a daura musu aure in tana son sa amma ba za a yi juye kawai kamar yadda ka faɗa ba wallahi alam na'am
Allah ya saka da alkai mai tambaya ta gaba daga USA ne abinda suka ce mutum ne in zai kafin ya tafi kasar waje America kenan USA yana da aure so san da yayi visa da komai ya rubuta yana da aure sai ya tafi ya bar matar shi to idan ya je can idan yana neman resident permit haka permit ne dai suka ce ko takarda ce dai suke ake nema to mutum zai ƙara aure a can to su kuma ba za su yadda ba sai an tura musu takarda cewa mutum ya saki matar shi ta gida to yace sun kasance suna yin hakan kawai sai a turo takarda daga kasar su a matsayin mutum ya saki matar sa matan ma ba sa gaya wa matar ta mutum ba zai gaya wa matar ta sa ba to shine shi kuma yake tambaya halaccin wannan abin me halaccin wannan abin da ake
su mutanen America ya aka suka san yana da mata a gidan
ai tunda zai tafi dama ya sa married a matsayin yana da aure
to
dama kuma yana da auren da gaske
to kenan kaga nan gaba in mutum zai tafi America ya daina sa married kenan
tayu kuma ba za su wato zai tafi wahala ne in mara auren ne
eh to ba mamaki kuma
zai ce me zai je su dai
ba mamaki kuma kuma wataƙila ko akwai advantage in kace married ne za a baka dama ka zo da matarka
eh ko dai wani abu
to Allah ya sauki
to ka ji dai abin da suke sun
kasance wannan a engineer wannan yana daga cikin ibtila'i da jarrabawa da ƴan uwanmu da suke zama a ƙasashen Turai suke fama da shi
gaskiya
jarrabobi da matsalolin da ƴan uwanmu suke zama a ƙasashen Turai suna da yawa daga cikin su akwai wannan su a kwakwalwar su a tunanin su a rayuwar su su ba su yarda da mata biyu ba kai kuma mata ɗaya ne ai kai kuma mata hudu ne to kuma ka ce zaka zauna a ƙasar su su kuma shine dokar ƙasar su daka ko dai ka bi dokar su ko kuma ka kare dokar Allah ka zauna a ƙasar su da wani tsari wanda shi suke so daga cikin kafin ba da amsa daga cikin jarabobin da suke fama da shi shine ba a iya tsawatawa yaro duk yaron da ya wuce shekara 18 ma uba bai sai tsawatan masa kafa mai doka ba wannan jarabawa ce da ƴan uwanmu suke rayuwa a Turai suke fama da shi yanzu kana da yarinya budurwa shekara 18 zata iya zata zo da namiji ko ta kwana da shi ko ta hira da shi ko ma ta ki kwana a gida ba kai saka tambaye ta dan me ba zata ce ah what happened zata ce akan me ina wanka da ita saboda tana da ƴanci wannan jarrabawa ce wanda mu typically ya saba wa me tarbiyar mu ta addini daga cikin jarrabawa da ƴan uwanmu suke fama na Turai shine ba a dukan yaro ba a tsawatawa yaro in ka bugi yaro yaro ya je makaranta ya faɗa an bige shi sai ka ji motar ƴan sanda tana wai 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 a kofar gidanka
sai a kwace shi ma wajen
sai a kwace shi sai a kwace shi
wata ta tuba da gutuwa
sai a kwace in ma an dawo da shi wata shida an ci sa wata ta yi min tambaya a can da naje yuke take ga mun cewa ai an taba ma kwace wa ƴar uwar ta ma da aka kwace ya mu lama dan gaba daya
ya tafi
gaba daya sun ce ana kwace shi sai aka kai wani yace yana so kawai sai aka bashi ya rike to wannan duk jarabawa ce da kuma haramta musu su zauna da mace guda biyu su ba a wurin su mace guda biyu sai dai ka ce ko ka ce wai Fatima ake cewa ko me ko abokin zama to su kuma kaga aure haram ne auren mata biyu amma kuma karuwanci mana halal ne ka zauna da daduro da matar da ba taka ba shi kuma halal ne a wurin su to wannan duka matsaloli ne na zamantakewar can akwai damuwa da yawa to amma dai addinin musulunci ya bada amsa akan komai abinda dan uwa ke tambaya ko ƴar uwa take tambaya tana zaune da mijinta ya tafi kasar America ya so ya ƙara aure a can kuma ba a auren mace guda biyu da haka dole sai dai ya zo da takardar da ta nuna ya saki ta can
tana
ta gida kenan dan haka sai ya sake ta dan ya ƙara aure a can alhali shi bai sake ta ba to anan sai mu zo hukunci me malamai suka ce at-talaqu bilaniya ko kitabatu talaq bighairi niyya wannan akwai shi hukuncin sa a cikin littafin fiqh mutum ya rubuta takarda ta saki amma fa ba da niyya ba ko ya saki amma bai niyyar sakin ba shi idan mutum ya saki mace ba da niyyar ya sake ta ba ta saku amsar ita ce bata saku ba yanzu ke mijinki da ya tafi da takarda ko yasa aka yi mai takarda ta saki ya bawa hukuma a can cewa ya sake ki ai ya sa a rubuta takarda ko ya rubuta takarda ba da niyyar ya sake ki ba wani situation ne wani condition ne warranty yasa ya bada wannan takarda amma shi a qararatu nafsihi a cikin ransa bai sake ki ba dan haka baki sako ba shine malamai suka ce la ilaha qa'u at-talaq suka ce la ya la taqul kitaba wato idan mutun ya rubuta saki la ya ilaha qa'u at-talaq bil kitabati bi ghairi niyyati idan mutun ya rubuta takarda ko rubutawa yayi da hannunsa ya rubuta amma ba da niyya ba to bata sako ba wannan fiqhu ne mai kyau da ya kamata mutane ko mata su sani yanzu misali yadda za gane wannan wata tazo ta daga bukata ce mijinta rubuta mun saki in baka ban kashe ka sai ce a ba sakin kashe ne baka takarda ka takarda hajiya ka waki gani ya karba takarda ya rubuta ya ce shi wane ya saki matarsa saki kaza sai ta murna ta tafi a banza baki saku ba saboda ai ba niyya bai niyya ba kace ka sake ni ko in kashe ka kace ka sake ni ko in tura ka a rijiya kace ka sake ni ko in danna ma dutsen guga kace ka sake ni ko in shaki kan halakar da kai sai ya bude baki yace ya sake ta ya sake ta ya sake ta kaga yayi talaffuz bit talaq amma bidun niyya illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman amma tilas ne wadannan hukunce hukunce kamata mata su gane da ka duk matar da ta tilasta mijinta ya sake ta wallahi baki saku ba sanan duk wanda wani yanayi yasa ya rubuta matar ta sarsaki ba tare da yayi niyya ba ta saku ba wani yayi tambaya cewa ya shiga wani yanayi ya ji ya rubuta matar ta saki sai bayan wani lokaci ta ce ga takarda ya ce wallahi bai ma san ya rubuta ba ya aka yace wallahi tsabar yau ce da yanayi kawai rubutunka ne eh rubutuna ne to bai ma san yayi ba shi ma wannan in mun duba wannan maganganu na malamai bata saku ba suka ce shi saki yana da sharadi guda biyu kafin ya afku sharadin farko shine an yaksuda az-zawju at-talaq an yaksuda az-zawju at-talaq miji a lokacin da ya sakin nan ya kudurce a ransa fa yana nufin fa ya saka ne duk wanda yace in kika fita kika bar gidan nan wallahi a maimakon aurenki amma bai niyyar saki ba ya faɗi wannan ne dan ya hana ta katta fita daga gidan saboda yana ganin abu na ƙarshe da zai gaya mata katta fita a gidan shine ya ce mata a maimakon aure kuma sai ta fita matan wannan zamani in Allah ya sa da kuma za ta fita da ku daina magana musu kuna bata lokaci baki saku ba dan bai babu niyyatu talaq lam yaqsid at-talaq wannan kenan sannan kuma an yaqsid ma'ana sharadi na biyu shine wato yayi kudirin ma'anar wato sakin menene an yaksu da ma'ana an yaksu da hallu uqdatan nikah lokacin da ya sakin yana nufin ya tsinka igiyar aure tsakaninsa da matarsa a lokacin da yayi wannan saki dole duk sharadin duk sakin da mutum zai yi wa mace to sai ya cika wannan sharudan guda biyu in dai bai cika wannan sharuda ba to bata saku ba to yanzu wannan wanda yasa aka rubuta mai takardar saki daga Najeriya aka tura masa America cewa ya saki matarsa yayi ne kawai dan ya samu daman da zai je aure wata da haka bata saku ba kuna nan kun zama mata guda biyu waccar matan halattacciya ne wannan ma kuma halattacciya ne Allah ya ba ku mafita Allah kuma ya bada yanda za a yi Allah kuma ya sake mu kai ki American nan ki dan je ki dan sha dadin nan ki dawo gaskiya na'am
Allah ya saka da alkari mai tambaya ta gaba yake cewa shi dalibin Kanema kuma dan agaji to idan suna aiki wani lokaci a masallacin Juma'a liman yana huduba wasu mutanen fa dole sai an musu magana saboda za su zo su yi abin da bai dace ba to shine yake tambaya yake neman ƙarin bayani gashi an hana huduba ana magana
haka zancen yake idan ana huduba duk wanda ya magana ana huduba ya zubar da Juma'ar sa
to
har ka je kokarin gyara wani kai ta asarar Juma'an ka ba dan agaji kake ba ko anin mala'ika ne ka tabo ka kula da kyau abinda yan agaji suke yi a masallatan Juma'a ana huduba neman taimako fi sabilillahi wallahi haramun ku ki aikata duk taimakon da za ku nema fi sabilillahi ku rinka bari sai an gama huduba ko kafin ai huduba amma da zarar an fara huduba kowa ya aje akwatin sa neman taimako kuma ya kamata limamai su fadakar da wannan a fadakar abin tausayi hatta masallatan Ahlus Sunna da ake karatu ana karantawa duk wani motsi taharruk babba an hana shi a sallar Juma'a to masu gyara babura masu gyara mashina a wannan za a iya ba su hukuncin larura saboda akwai bukatar dole su yi wannan abu to su kuma za a iya basu hukunci cewa ai su ba su zauna a masallacin ba ballantana lazimtan sauraron khutba ya haukan su shi bai ma zauna a masallacin ba ko bai zo cikin masallacin ba ko bai ma shigo haraba ba yana can wajen masallaci ne yana gyara mutane
ai fakin
wannan babu laifi eh wannan babu laifi tunda bai shiga cikin ainihin ma'ana bai shiga sallah ba injiniya wannan hukuncin ya shafi wanda ya shiga sallah ne kamar wanda ya tafi a hanya shi bai zo masallaci ba amma yana jin hudu ba sai ya ci hira da abokin sa za a ce juma'a sawa ce a'a ai bai shiga sallar ba amma wanda yake cikin masallaci liman yana hudu ba kuma yana shagaltuwa da wasu ayyuka wanda ba na larura ba wannan bai halatta ba kuma daidaita sahu ba larura bane ana cikin hudu ba kana alhaji matsa nan wannan ba larura bane saboda ba abin da zai faru idan ka bashi ya zauna a wurin sa in aka tada da ikama ya daidaita wannan ba laifi bane da haka in aka ji ku kula kar ku je ku yi ta asarar juma'a ku wallahi alam na malam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba shi ma akan saki ne wai ya samu sabani da matarsa akan rashin kunya har dai suka yi zage-zage sosai ya ce mata idan ta fita dai ya sake ta to yana cikin maimaita hakan saboda wai bacin rai yana maimaita in kika fita na sake ki suka ci gaba dai da fada sai ya ce mata to ya sake ta ya subita baki sai ya ce mata ya sake ta to dai sai ya ƙara gyarawa ya ce in ta fita ya sake ta atake gyara wannan maganar tashi saboda tsoratarwa to shine yake tambaya wannan sakin ya auku
sakin bai auku ba ai mun yi bayani mun ba ku ga'ida duk abin da mutum ya fade shi bakin ya subuta ya fada ba da niyya ba ta shiga ba kamar yanzu ko da ma ba kai mutum yana zaune kawai ya zo zai fadi wata magana sai ya ce matarsa na sake ki ba ta saku ba at-talaffuzu bi kalimati bi lafzi talaq la yaqa bidun niyya lafazi da fadan cewa na sake ki ba tare da niyya ba baya aukar da saki dan haka matarka ba ta saku ba ana nan lami lafiya amma fa ina ga yawa maza kiyaye wannan yayi na cewa in kika yi abu kaza a maimakon auren ke tsohon yayi ne in dai matan wannan zamanin ne ina sheda muku kana gama fada kuma za ta yi kuma abun mamaki ka lura injiniya yawan su namijin da ya kafa dokar in an yi din yana nufin an saki ya saki matar sa shi zai dawo fa kuma yana neman ya za a yi dawo da matar ta mata masu gidan rana kenan ita ba ruwanta ita ce ta ai ya ce ya suke ni na tafi amma shi da kansa zai zo yana neman ya za a samu masa eh dai ba lon ka karanta mana wata tambaya ba
shi ma
ta tuno wanda yace in kika kuskure kika fita daga gidan nan in fa kika kuskure kika fita daga gidan nan wallahi na suke ki ah ba sai ta ruga ta yi kofar gida ba ya bi ta da gudu ya je rungumota ya dauko ta ya je hota gida ya dawo da ita to ka duba fa
dare
me yasa zaka dora kanka abin da ba za ka iya ba wallahi alam na'am
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa wai su bi ne a wajen mijin su kamar dai ƙara aure ta ce wai ba shi da ƙarfin rike mata biyu shine take so wai mallam ya bata shawara ya za ta yi
to abubuwan naku ne na mata sai hakuri wani lokacin aka biye ku kukan damun inda namiji ya ƙara aure yawanci cewa kuke bai da ƙarfin ƙarawa ko da ma yana da ƙarfin mu yanzu ba ganewa za mu yi ba a yanda zancen yake shine shari'a ta ba wa namiji dama ne ya ƙara aure idan yana da iko in kuna da in mutum yana da iko duk wanda bai da iko to kar ya ƙara to na ɗayan ma ai sai da iko ballantana na biyu da haka idan mijinki ya je ya yi rikicin aure ya ƙaro ba tare da yana iko ba gaskiya ya aikata laifi kuma amma dai zai samu lada sai dai kuma in ya tauye miki hakkinki kuma zai samu alhaki to ya za a yi ya riga ya ƙaro aure niki dai ke ta addu'a Allah ba ku zaman lafiya kuma ya bashi ikon da zai rike ku na'am
mai tambaya ta gaba ta ce assalamu alaikum sheikh my nightmare about Ramadan is that I kept spitting after wudu or when it's raining because I feel like there is remaining water in my mouth after wudu and I feel the same when it's raining. So what is the solution for this kind of issues? Thank you.
Ita wannan baiwa Allah tana tambaya ne cewa tana da matsala tana da damuwa zuwan watan Ramadan. me yasa take damuwa zuwa ta Ramadan saboda tana da larura na yawan tofar da yawu idan ta yi alwala sannan haka in ana ruwan sama ita kuma larura take nan in ta yi alwala haka tsirce tsircen yawu ko da kuma in ana ruwan sama tsirce tsircen yawu sai ta ji kamar akwai ruwa ne a bakinta tunda ana azumi to sai ta ji wannan alwalar da ta yi galiban duk wanda ya alwala ai ya ji bakin sa zai ji bakin ya dan kawo ruwa to sai ta yi ta tofarwa ta yi ta tofarwa to tace abin da yake damunta shine ya za ta yi menene warware wannan matsala saboda ta yi alwala kuma tana jin alamar kamar ruwa ne a bakinta kuma gashi mutum ya sha ruwa yana azumi azumi sai ya kare azumi ke yana nan bai kare ba ke ne ke jin kamar haka kuma jin wannan alamar yawu-yawun da yake zuwa muke a baki da kike a spitting wannan baya nuna azumin ki ya kare so you don't have any problem alhamdulillah it is zarura we can take it as zarura and advisably you should try your best to go and see a doctor that is maybe specialized on that part to treat your problem before the coming of Ramadan even if such does not happen your Ramadan ko your som is accepted inshallah tabarak wa taala spitting does not spoil fasting spitting does not spoil fasting so you can pass inshallah taala and we are praying for you Allah make it easy for you and for us in general now
Allah saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa tana cikin jarabawa ta rashin aure kuma gashi ana mata gori tace wai ta yi addu'a shiru-shiru wai har tunani take wai ko addu'a ta tace ta yi yawa har tana jin ba dadi a zuciyarta ma dai ta yi rauni tace duk lokutan karɓar addu'a duk ta bi su kuma duk wani sabon Allah ta guje masa shine take so dan Allah mallam ya sa bakin shi mai albarka da mutanen da suke sauraro dan Allah ya bata miji na gari mai albarka
to wannan tunani naki na cewa kin yi addu'a ko ta yi yawa kuskure ne karki sake fada wanda ki je Allah ya fushi da ki ke wace ce da zaki addu'a ki ce ta addu'a kin yi ta yi yawa me kika yi yanzu wata kila da shan asibitin maganin bature ki ba zaki fada haka ba kiji ki ta yi wannan addu'ar ibada ne kuma roƙon Allah kina da samu kusanci ne zuwa ga Allah addu'a ba ta yawa kuma iya taruwanta iya yawanta iya yawan alherin da ake samu a rayuwarki abu na biyu aure lokaci ne zai zo kuma insha Allah za ki aure kuma muna miki fatan in Allah ya yarda a nan sai kin aiko mana takarda kina mana albishi cewa kin samu kin yi aure amma dai lokaci ne yana buƙatar ki hakuri Allah ya baki mafita Allah ya taimake ki Allah kuma ya warkar da ke in akwai wata larura a tattare da ke wallahi alam na'am
Allah ya saka da alkarimi tambaya ta gaba take cewa yanta ne yake cikin matsala da matarsa kowace asabar wai matarsa sai ta fita daga gidansa
yayin asabar
da asabar
kai mata suna sha'anin su a kasar nan wallahi
yayin mata nasiha take ranan da yace dan Allah ta faɗa masa ko me take dai zai kyale ta tana zuwa tunda dai abin ya gagara sai take faɗa masa ranan ne da ya matsa sai ta ce wai tana tsoron ta faɗa masa amma kai zo ya sake ta sai ta ce yace mata indai abin bai saba wa addini ba matsala to shine wai ta ce masa gaskiya fa ita yar madugo ce kuma kamar dai cin take zuwa duk ranar asabar kuma ta ce ba za ta iya dinawa ba
inna lillahi wa inna ilaihi
to shine yake neman shawaran malam mai shari'ar musulunci ta tanada
a hakan
akan wannan yanayi
bayan wannan bayanin da ta masa
kwarai kuwa to ai sai ya ji shari'ar musulunci
to yanzu tunda ta yi masa maganar madugo kuma ya zo yake tambayar shari'ar musulunci
ka so musu to yana da san matar
shi Allah matar ka fasika ce ka aura ka aure mace fasika ka aure mace mara tsoron Allah kuma ta gaya maka gaskiya ta ce ba za ta iya bari ba in ka yadda za ka ci gaba da zama da auren fasikar mace 'yar madugo mai zuwa tana bada kanta ana lalata da ita kai da zaka je ka aure ta haka sai ka je ku ta zama kana zama da fasiki Allah sa ƴaƴanka kasa zama fasikai kuma kana cikin hadari ita ma kuma tana cikin hadari Allah ya sa iyama digon kawai take Allah ya sa iyama digon kawai take naka idan matsayin shari'ar musulunci ne to ka rubuta mata takarda ka sake ta baka yi laifi ba ka sallame ta kurin ana gama fata wannan ka sallame ta Allah ya baka wata mata ta kwarai yanzu ga mata ga wata baiwar Allah yanzu nan wannan baiwar Allah kana rubuto takarda wani sati kace ka rabu da waccar mu baka wannan mu za mu shiga mu fita mu hada ka da wannan baiwar Allah insha Allah ita kai wannan mabukaciya ce ka je ka zauna da fasika yar ma dubu kuma yanzu injiniya mamakin nake yanzu mutum ya zauna da mace kullun asabar din duniya da daddare sai ta fita kuma bai san inda take zuwa ba wai sai bayan shekaru yake tambayan ta ya rutsa ta shine ya lallabe ta fa ta gaya masa kuma yanzu bayan ta gaya masa kuma ya aika da tambaya kai wasu akwai iya soyayya mala wannan din tsabar kauna ce tsabar soyayya ce Allah shiryar Allah shiryar amma fa kar mu yi gaggawan raba shi da matarsa wata kila yana son kayan sa Allah raba mu da irin waɗannan mata Allah shiryar da ita
amin
na'am
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba suke cewa mutum ne yana zaune da iyalansa da yara biyar cikin rufin asiri to matar ta samu aikaciyar gwamnati ce to sai ya samu karin girma a wajen aiki sai ji ya auro wata bazawara mai yara bakwai
he
eh to yanzu ta kai ta kawo kudin cefane ma da yake bata wai bi yake rabawa ita ma'aikaciyar gwamnatin kenan sai ya bata rabi to yanzu ta ce bata iya daukar dawainiyar ƴaƴan kuma da an yi magana sai ya ce ai marayu ne wai taimako yake lada yake aikin lada yake ta ce kuma marayun nan fa mahaifinsu wanda ya rasu ya ban musu kuɗi sosai to shine ake tambaya ya halaccin hakan a addinance
na farko dai ba a zuwa da niyyar taimako ka taimaka wa wani kuma ka tozarta wa wanda Allah ya wajabta maka kula da shi abinda nake nufi yanzu kaga kulawa da ainihin wato iyalinsa da ya aura suke tare a yanzu shine dole wancan kuma taimakon marayan nan shi kuma ba dole bane Allah bai wajabta maka ba abinda ba za ka iya ba da matarka da ƴaƴanka baka iya gama kulawa da su ba ka je ka taro wani rikici maganar taimakon maraya abu ne mai kyau kuma addini ne ce a taimaka maraya amma kuma addinin bai ce ka tozartar da wanda ya zama dole a kanka ka je ka dauko wani maraya za ka taimaka masa ba ka cutar da naka ƴaƴan ba yanzu wannan kaga misali yana da ƴaƴa biyar misali ya je ya auro bazawara mai ƴaƴa bakwai wataƙila albashin bai kai ya kawo ba ya zo bai iya kula da ƴaƴan marayun gaba ɗaya ba bai iya kula da ƴaƴan nasa na asali na dole ba idan ba ku gane ba Allah zai kama ka ne baka kula da ƴaƴanka naka na halal ƴaƴanka na wajibi ba shine Allah zai kama ka amma fa Allah bai zai kama ka ba dan baka dauki marayun da ba za ka iya kulawa da su ba abinda mutane ba su gane ba kenan yanzu shi sai dauka takawa ne sai dauka tsoron Allah ne bai kula da ƴaƴansa ba bai taimaka wa iyalinsa ba ya je ya taro rikicin da su wadancan bai kula da su wannan ba bai kula da su ba mijinki ya yi kuskure kuma a wajen neman lada ya aikata sabo me saban tozartar da haƙƙin ku kuna dole da bai yi ba ya je ya dauko wanda bai zama dole ba ya je ya dauka sai a je a yi ta masa addu'a Allah ba shi mafita ke ma ki je ki nemi sana'a ki hada kai da ƴaƴanki ku rufa kanku asiri ba ce ana yake kashe auren ba amma dai kin shiga larura kawai ka ce ta je ta yi ta aikinta in ta samu albashinta ta shiga daki kurin ta siyo naman mai lafiya tayi abinci mai lafiya ta shiga daki ta ci da ita da yayanta su ci su koshi shi kuma wancan tayi ta mai addu'a Allah ba shi mafita na'am
Allah ya saka da alkirmi ta mai ta gaba yake cewa bai yayansa ne ya bude masa shago kuma Allah bai ya sa wa shagon albarka yace wai domin yana taimakawa ƴan uwa da sauran mabukata ba tare da yayin nashi ya sani ba kuma yace duk lokacin da yayi wannan taimakon gaskiya shago yana ci gaba kasuwa ƙara budewa take shine yake tambaya wai me halaccin hakan da yake akwai kuskure a ciki ko kuma zai iya ci gaba da taimaka mutane ba tare da wannan yayin nasa ya sani
ba wannan abin da ya faɗa ba haka bane wannan abin da ya faɗa ba haka bane yaya zaka yi a bude maka shago ka ɗebi dukiyar wani kana ta sarrafi da shi ba tare da izinin sa ba ba tare da yaddar sa ba kuma kace wai Allah ya sa wa dukiyar albarka wai saboda wannan abin da kake yi wallahi wannan ba haka bane kuskure ne mutane ku daina ba wa kanku fatawa haka kawai da kafa sata ta basa dukiyar albarka wannan ba sata kake yi da haka ka daina yi kuskure ne kuma fa sai Allah ya tambaye ka koda kana ganin kai sadaka ne shi yana da ladan kai sadaka da dukiyar sa kai kuma kana da zunubin me yasa ka dauki dukiyar sa ba da yaddar sa ba dan haka albarka dai an same ta ta wani wuri amma ba ta hanyar wannan tasarrufin da kake yi ba fatawarka haramun kake aikata me yasa zama haramun bi halatta ba at-tasarruf bi ghairi wato izni bil mali bi ghairi izn sahibi bi halatta ba kai tasarrufi da dukiyar wani ba tare da yaddar sa ba ita dukiya asalin ta ba a taba ta sai da yaddan mai ita sadaka ne ba ai baka daukan kudin wani ka biya wai wani aikin haji kace wai kai mai aikin Allah baka daukan wani kudin wani kai mai sadaka wai kace kai mai sadaka ba da yaddar sa ba ai baka daukan kudin wani kace wai ka taimaki dangin sa da su ba tare da yaddar sa ba ai da haka albarkar ta wani wuri ne take zuwa wata kila Allah ya duba niyyar sa ko wani abin da yake daban yasa masa albarka amma ba ta hanya abin da kake ba kamaza ka je ka sanar da shi ka ɗebi dukiyar sa kai abu kaza kai abu kaza din ya nemi yafe ma kuma in bai yafe ba to fa bashi ne akan ka ce ka je ka biya ka biya kai ka samu ladan aikin da kai wallahi alam
Allah ya saka da alkiri wannan yake cewa ya dau dogon lokaci yana suya da wacce ba musulma ba mama yar kasar sa bace tana da kyawawan dabi'u to yace dai ba zai iya aurenta ba sai ta musulunta so bata amince ba sai ya hadu da wata musulma yace mai tsoron Allah ya kasar sa kuma har an fara magana aure to yanzu sai waccan wacce ba musulma ba ta dawo ta ce ta shirya musulunta to amma dai kar ya fada wa dangin ta cewa za ta musulunta har sai bayan an yi aure to shine yanzu yace yana cikin rikici yanzu matsalar su biyu ne kuma yace dai yana son su to yace baya so ya rabu da waccan wacce ba musulma ba yazo ya bata sunan musulunci ita ma wannan musulmar gaskiya baya so ya rabu da ita to shine yake neman shawaran mallam wani mataki zai dauka yace duk su biyun yana son su
ita dai
musulma ba zai iya auren su duka ba
ita dai musulma babu wani dalili da zai hana ka aure ta tunda dai kana son ta ita tafi cancantan ka aure ta tunda babu wani mani iminal mawani da zai hana ka wani obstacle da zai hana ka aure ta wani dalili da zai hana ka aure ta babu musulma ce kana son tana son ka je ka aure ta a farko kuma auren wata a cikin su biyun baya nuna ka rabu da waccan sannan dan ka je ka auri musulma baka auri waccan ba ai ita kafira ce har yanzu bata musulunta ba sunanta kafira da haka ba wani bata sunan musulunci a ciki sannan kuma ka kai fa ka tambaye ta kace mata wai yaya take gani dangane da cewa Yesu Almasihu dan Allah ne ko
da a cikin tambayar
ta ce ita fa har yanzu tana nan akan bakanta fa ita fa ta yadda Yesu Almasihu dan Allah ne kaga mushrika ce kafira ce dan ta kare ta Qur'ani kuma ta yi fada da abin da Al-Qur'ani ya kishiyar abin da ya tabbatar Allah bai da da kuma Isa ba dan Allah bane mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah idan la zahaba kullu ilahin bima khalaq qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما كان للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا wannan duk ayoyin suke nuna Allah bai da da amma ita wannan yarinyar da kake nema ita fa ita har yanzu ta ganin Allah yana da da to me zaka mana bata lokaci kace wai wai dan baka aure ta wai wai ka bata sunan musulunci ta tuba ta gyara halinta ka aure ta ka je ka fara auren musulma ka gama sannan kuma ka dawo ka ce abin da yasa na auren musulman nan ita ba ta matsala yar uwa ta ce musulma ke kuma kin kike musulunta ki yadda tunda ta ce ga wata lokaci yake ba lokaci kace ina jiran ki amma kuma bakke san in kyara in je ƙara aure ba har ka zo ka jefa kanka cikin fitina ka je ka auro kafira ta zo da maka matsala ina fatan Allah ya ganar da kai wallahi alam
Allah ya saka da alheri idan ba ta gaba take cewa idan mace tana da ciwon sanyi tana fitar da wani farin ruwa lokacin tana sallah shine take tambaya sallar ta tayi ko kuma sai ta saki ta ce wai banda maniyi da mazi wani farin ruwa da mace take fitarwa yana kare alwala tambayar ta biyu kenan
malamai suka ce wannan sunan su ifrazat ifrazatul farj kenan wani abu da mace take zubarwa daga cikin farjin ta kala biyu ne duk abin da mace take fitar da shi daga farjin ta wanda yake fitowa ta hanyar wurin bawali ta hanyar wurin fitsari wannan najasa ne duk ruwan da mace take fitar da shi da yake fitowa ta wajen fitsari wannan najasa ne wannan kai tsaye in kin ga ya fito kin san najasa ne akwai ifrazat mahbaliya wani ruwa da yake fitowa shi kuma daga mahaifa wannan ruwa da yake fitowa daga mahaifa to na mai tsarki ne kamar misali ruwan da yake fitowa daga cikin mahaifar mace idan za ta haihu wannan ruwan da yake fara zuwa in dai daga cikin mahaifa ne to wannan mai tsarki ne ba ainihin ba za a dauke shi a najasa ba ina nufin mai tsarki ba ina magana akan fitar sa ya kare alwala ko bai kare alwala ba amma idan ya diga a cikin riga ruwan mahaifa ya diga a cikin riga ko ya diga a cikin zani ba a ce da shi najasa amma ruwa ko fari ko makamancin sa in ya fito daga gaban mace in dai ta wajen fitsari ne wannan najasa ne to da shi na mahaifan da shi wanda yake biyowa ta what do you call it ta mahaifa da wanda yake fitowa ta wajen alwala ta wajen fitsari duk yana kare alwala gabaki ɗayan su in dai tana da shi ya fito mata to alwalar ta warware gabaki ɗaya wannan duka sunan sa ifras amma baya wajabta wanka wannan ruwa baya wajabta wanka kenan duk matar da take fitar da wannan ko kace zaki in ban san ba zaki ko daga cikin mahaifa yake fitowa ko daga wannan sai likitoci za su sani ko kuma matan za su iya sani almuhim dai in dai ya fito zaki yana kare alwala da sauransu haka farin ruwan nan da yake fitowa a gaban mace tunda yana fitowa ne ta wajen fitsari to shi ma ya kare alwala to dukan su gaba daya idan ya zama da'im ne yana fitowa akai 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 kullun to wannan ana yin alwala ne idan za a yi sallah amma kuma ba a so ta yi alwala kafin lokacin sallah ta bari sai lokacin sallah yayi sai ta yi alwala kenan ta tawadda li kulli salah kowace sallah za ta yi alwala amma in ta yi alwalar ya kuma zo tunda kullun yake zuwa to wannan bai kariya mata alwala ba tunda ya zama salis ya zama abin da yake zuba akai akai ba ta da control akan sa wallahu ta'ala alam akwai arutubatul farj wato danshi na farjin mace kamar wasu matan kullun farjin su yana cike da ni'ima a jike yake kullun to shi ma suna tambaya menene me hukuncin jikar farji da yake fita daga jikin mace farjin ta kullun a jike ni'imar da yake fita jikin mace ma yana warware alwala duk matar da ta ji wani abu ya fito a farjin ta na ni'ima tana da alwala ita zai saki alwala wallahi alam na'am
Allah ya saka da alkarimi tambaya ta gaba take cewa shawara take nema mijinta ne yake biye biyan mata tace gashi su bi ne matansa, tace amma saboda mai ta irin tasa sai ya je yana neman musu a waje, kuma yace tace suna kokarin kyautata musu iya iya wasu, tace tsoranta kai dauko wata cuta. Yace uwar gidan ta kasance tana masa nasiha baya ji, gashi yana kashe musu kuɗi, su kuma idan sun tambaye shi kuɗi sai ya ce ba su da shi. Tace gashi sun haihu da shi yara wajen shida, tace kuma gashi mata ne, tace tsoran Allah kar da Allah da amalan da ya bada shawara.
To kamar yadda na shafa dana maimaitawa, iya cikin jarabawa da mata ke gamuwa da shi auren miji mai neman mata mai biye-biyen mata, kun shiga ibtila'i kuma gashi Allah ya jarabe ku da 'ya'ya mata, in ba sa'a aka ci ba, ba wani gyaran Allah ba, ya yanka wa 'ya'yanku tikiti su ma da za su je su ci wannan aikin barna, Allah shirya. Amma kun dage da tarbiyya akan su ba sharadi ba ne, ba dole ba, Allah zai iya kare muku 'ya'yanku, shi kuma ya halaka. Shawara shi ne a matsanta masa ya daina, a hada shi da duk mutanen da za su yaga ake ganin sun isa gare shi ya daina, a hada shi da Allah a matakin farko, a hada shi da manyan mutane, a hada shi da iyaye ya daina yi, dan rayuwarku da shi a cikin wannan yanayi yana neman mata akwai hadari. Na sha fada ga mata, zama da miji mai neman mata akwai hadari sosai, musamman mazinaci wanda yake zina akwai hadari, kuma ni ba na bada shawara mace ta ci gaba da zama da mijin da ya tabbata mazinaci ne yana neman wasu mata a waje, sai ya sauke muku kawai ya je ta neman matansa, Allah shiryar da shi, ko kuma ku yi ainihin wato idda ku je ku nemi wani mijin ba shi ba, wannan shine abin da yafi. In dai hakan za ta yi ba matsala, to shine shawara ta, in kuma ba za ta yi ba sai a je a yi ta addu'a, a yi ta roƙon Allah, Allah shiryar da shi. Na'am,
Allah saka da alkhairi. Wannan yake cewa shi ma ƙarin bayani yake nema akan janaba, ya ji wani karatu an ce idan akwai janaba ba za a karanta alqur'ani ba, shi ne dai tambayarsa, kuma dai ya ce a taya shi adda Allah ya jikan mahaifinsa da dukkan al'umma musulmi, kuma Allah ya aurar da su mace ce ma da maza.
To Allah ya bata mafita, mun yi bayani akan wannan tambaya mun amsa ta a baya, da haka sai a koma tambayar da muka karanta muka amsa akan hukuncin karanta ta alqur'ani da janaba. Mun yi fada cewa ya halatta zance mutu inganci na iya karanta dan kar mutum ya manta alqur'ani, kuma addu'ar da aka nema Allah ya biya bukata, ina roƙo Allah ya biya bukata. Na'am,
mai tambaya ta gaba take cewa tana so ayuwa mai gidanta jan kunni, babu sirri a rayuwar su, komai zai iya fadawa matan banzan sama da yake nema, duk auren duk sirrin auren su yana zuwa ya fada, kuma yana zuwa ya kulla ƙarya da gaskiya. Yace tace ya hada ta da mahaifiyarsa da abinda ya fada mata, yadda take ba ta bincike, tace tana cikin bakin ciki da damuwa.
To Allah yayi, muna muku addu'a Allah ya ba wa mijinki kulawa da sirri da kulawa da amana, kuma a ci gaba da mai nasiha, kar ku gaji iyayena mata, kar ku gaji da yi wa mazajenku addu'a ta alheri, kar ku gaji da yi wa mazajenku nasiha, kar ku gaji da fadakar da su da ja musu kunne, kuma zama da miji wanda yake bai da sirri bai da dadi yana da wahala kwarai da gaske, amma dai duk abin da zai je ya hada tun da dai kuna zaune kina ci kina sha, ki je ki zauna ki ta kulawa da 'ya'yanki, nan bai zai cutar da ke ba, kuma zai daina lokaci ne insha Allah, Allah shiryar da shi. Na'am,
mai tambaya ta gaba take cewa suna tare da mijinta shekara kusan 10, tace ya sha fada mata abubuwa marasa daɗi dangane da alakar auren su da ita, saboda wai tun farkon auren su sun samu matsala, to tace ba ta jin daɗin abin, wai ya fada mata maneji yake yi da ita, to ta yi kokarin gyarawa a tunanin ta abin ya wuce tunda yanzu tace ba su da matsala, amma har tace har korafi ta shayi masa akan wai ko bai da lafiya ne ya je ya nemi magani, to sai ya ce mata wai shekarunsa ne suka ja, kuma ta ce shekararsa 42, ta ce yanzu zai yi wani auren, shi ne ya ce mata ita wai saboda ya haihu da ita ma kawai yake alaƙa aure da ita, sai take ganin kamar hakan cin zarafi ne ta dai hakura bata ce komai ba shine take tunanin ya sake ta kada ya zama wai ta yi hakuri a banza ba lada shine take neman dai shawaran mallam
to na farko dai abinda ya ga miki na kaurace miki da yake yi da cewa wai shekarun sa ne suka ja ba haka bane shekara 40 shekara 40 da wani abu ai sai dai bai da lafiya ne amma shekara 40 yana cikin tsakiyar karfin sa kenan ai kuma abinda zai nuna miki ƙarya yake miki ha me ya kai shi na ƙara aure to wani lokacin matan ni mamaki suke bani ke ga abin da ya ga miki kuma ga abin da ya aikata kenan kenan ya nuna ƙarya yake ba daidai yake ba kawai ya gaji da ke ne abu na biyu kuma ya ga miki maliji yake da ke ma na hakuri yake da ke shawara ta idan kina da wani dabi'a mara kyau da mijinki ya guje ki har ya gaji da ke dan ku mata kuna da wasu dabi'u da halaye da mazajen ke gudun ku ke gajiya da ku bana ko ba lokacin fadan su bane anan amma dai duk macen da ta san tana da wani hali da mijinta zai gaji da ita hali da mijinta zai za ta ji ta ishe shi to ta gyara halinta ba mamaki kina da wasu dabi'u ne yaji ya kin ishe shi amma ba mamaki kuma saboda wata kila ko kina da kyan halitta yake sha'awar ya haifi ayya tare da ke saboda maganar ma akwai babu insijam babu daidaito ni hakuri nake da ke maleji da ke yana alaka da ita ne dan ya haihu da ita kaga magana kamar ma babu haduwa a cikin magana tunda baya san ta bai kamata su so sai ku da ita ba
to wannan san yaya ne
to yana san yaya baya kamata ya so ta kuma mun yana san yaya ai ba da ita ma zai iya samun yaya dole dai tana da wani hali akwai bukatar aji dabi'ar ta bakin mijinta irin wannan in suna tare su kira waya sai ayi bayani dan shi ma a bashi dama ya numfasa ya fada kuma ni ina baki shawara tunda har ma yadda cewa yana alakar aure ne da ke dan haifu da ke ashe kina ma da abin da za shi soki ki ci gaba da zaman ki ai alaka da ke din dan haifu da ke din ai ai to mu daman dan me yake alaka halas dole ashe dai yana buƙatar ki tunda ya je dabi'ar sa dai ba mai kyau bane mu'amala da miki ba mai kyau bane amma wannan hakurin naki hakuri ne da idan kin yi shi din zaki samu lada tunda baki ce yana shaye-shaye baki ce yana abubuwa waɗanda suke na ta'adi da barna ba ina fatan Allah daidaita ku kuma ina fatan Allah ya baki ladan hakuri da zama da shi amma fa in kin ga ba zaki iya baki nemi ya sauke miki tunda ya ce shi ma ya gaji da ke korafi yake da ke shekara 10 ai ba wasa bane na'am wallahi alam
Allah ya saka da alkarimi tambaya ta gaba yake cewa shi saurayi ne bai taba aure ba amma ya ga wata bazawara yana son ta da aure ya yaba da hankalinta da halayenta da girmamawa da biyayya ya ce ga iya girki mahaifiyarta
ta ya kai san ta iya girki
tana masani ba
muke zuwa ciki ana dafa musu abinci ko
suna zuwa da dafa
so
to yace mahaifiyarta yayi wa mahaifiyarta magana rauki yayi wa mahaifiyarsa magana ta amince amma mahaifinsa bai amince ba yace magana ta gaskiya idan har bai aure ta ba yana tsoron saba wa ubangiji yace koda ya aure wata gaskiya zai iya cin amanarta kuma baya san Allah ya kama shi da laifin hakan gara ma bai aure ba to amma yana neman shawaran mallam yanzu ya kamata
to ai ya gama duk kofofin ya riga toshe su mallam ya ce in bai aure ta ba zai saba Allah kuma ya ce in ya aure wata da zai cika mata buri ba sannan kuma gashi matsalar babansa bai yadda ba sai ji ta kokari sai babansa ya yadda aikin ka kenan yanzu a gabanka ga dai matar aure ka samu bazawara Allah ya sa maka albarka akan bazawarka kowa kuma daman da ciwon da yake kashe shi ya kake dare haka ne ba ba kowa ba da ciwon da yake kashe shi ba yawa ba ciwon ne za ta kashe shi ba yawa ra'ayin sa ne ganin daman sa ne kuma ba laifi ne ba kuma ba haramun kai ba dan kana saurayi kaga bazawara kana so ba komai lafiya lau ra'ayin ka ne daidai ne kuma babanka bai da dalilin da zai hana ka wallahi ba shi dalili sai dai kuma zan dada me da mu baya karatun mu na can baya wani lokacin iyayen sun hango wani abu ne da shi kuma yaron bai fadi me dalilin ba
gaskiya
watakila uban ya hango akwai wata matsala shi yasa shi kuma bai da dantsu ya aure wannan matan ba da aka shawara anan yaje yi ta kokari sai ya gamsar da ubansa idan baban bai da wani dalili na kusa ko na nesa kaje kai auren ka bayan kai auren ka an gwance kuma sai ka dawo ka ci gaba da fama sai ka gamsar da babanka ya yafe maka kuma insha Allah zai yafe maka wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa dan Allah tana so ayi cikakken bayani game da jinin istihada da hukuncin sa idan mutum ya samu kansa a cikin wannan halin ya zai yi wajen yin ibada sannan wai kowace sallah sai mutum yayi wanka
ba da wajinin istihada da mun jinin da mace take fitar da jini uku ne yayi ko jinin haihuwa jinin biki kenan ko jinin haila jinin al'ada kenan ko jinin istihada jinin rashin lafiya kenan da na haida da na biki duka wannan suna hana sallah suna hana azumi suna hana mu'amala ta aure amma jinin istihada shine damu fasad jini na rashin lafiya baya hana komai na mu'amala sannan baya hana sallah shi kawai hukuncin sa a tafi asibiti aje a nemi magani a tafi asibiti aje a nemi magani sannan zaki ta yin sallaki kuma ba za a yi wanka duk sallah ba kawai duk sallah da kike ki alwala shikenan kin yi wanka dai ayi ne ma ya wadata saboda ba dai jini ne kawai ne ji samu kawai wallahi alam na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa shekarar su hudu da aure tace kuma auren soyayya suka yi amma bayan an yi aure kullun sai fada abu kadan sai fada mijin to tace har ya sa mata tsoranta tsoran shi a cikin ranta tace wallahi kullun ramewa take yi tace ba wani abu da ya kai ya kawo take yi ba tace kai zuciya ne da shi shine tace abin yana damunta kuma gashi yaran su biyu da mijin shine take neman malam ya bata shawara
na farko dai tarin yaya ba dalili bane da zaki bari ya kashe ki tarin yaya ba dalili bane da zaki bari ya kashe ki alakan da ke a sanar da iyayen san halin da yake ciki ki sanar da naki iyayen halin da yake ciki amma sanar siya a sa ya gyara in bai gyara ba kuma ki nemi ya sauke miki ki nemi mijin da zaki samu kwanciyar hankali da nutsuwa wallahi alam na'am
mai tambaya ta gaba take cewa kanwata shekarar ta 14 su ta fara period to shekaru biyu da suka wuce bayan ta fara period din to ba ta sallah akan lokaci kuma lokacin ma ba za ta yi sallah ba har lokacin ya wuce shine yanzu dai ta fara sallah to shine ake tambaya wannan sallolin da suka wuce ta
taje ta istighfari ta tuba tunda akan jahilci ta yi ta tuba ta nemi Allah ya yafe mata wallahi alam
mai tambaya ta gaba take cewa mace wai za ta iya neman saki saboda mijinta baya yin sallah kuma tayi yayi ya ki yayi
a guje kuwa tunda baya sallah
ya ba ma ya soke mata bukatun tana aure
zance fa ya kare injiniya bai ka kara bayani ba ai kafiri ne tunda baya sallah kodin ta nemi ya sauke mata yaje can ya kare ta da kafircin sa Allah raba mu da mara sallah kuma mai zai da shi na'am
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta karshe take cewa tana yawan bibiyar shirin nan tace mata da yawa suna kawo korafin mazajen su akan cewa mazan suna neman mata to sai tace gaskiya mostly wasu abin da ta faɗa ita tace mata ma'aikatan gwamnati masu zuwa office tace ba sa sauke nauyin mazajen su ita ma tana ciki kamar yadda ta faɗa tace saboda zaka ga mace mai zuwa office kwata-kwata ba ta ba wa mijinta kula sai weekend sai ai sati biyu miji bai samu ya yi alaka da matar shi ba kuma matan ba sa damuwa wani lokacin ma sai ai wata tace so ya zama abin tattaunawa tsakanin maza wanda matan su suke aiki saboda ba sa samun wannan biyan bukatar kuma suna ganin ba su da halin da za su iya ƙara aure to sai ya zama suna amfani da wannan damar suna neman mata a waje so shine tace dan Allah mallan ya ja hankali akan matan nan da ba sa ba mazajin su haƙi kuma mazan a musu nasiha
to maganar cewa da yawa-yawan korafin da mata suke yi na maza suna neman mata laifin mata ne ba haka bane yau da gobe cikin tambayoyin da ake karanta mana ya nuna ba haka bane amma na yadda da ita cewa daga cikin waɗanda suka contributing matan da suka taimaka maza suke neman mata akwai mata wasu mata masu aikin gwamnati su ma ba duka ba wasu mata to kaga waɗannan adadin killa bai kai abu ga misali a ce su ne sababi ba gaskiya wato abin da nake nufi ba za a rufe ido a ce wai dalilin da yasa wai maza wai a yanzu suke neman mata wai saboda matan suna aikin gwamnati ba sa ba su lokaci bane ba haka bane amma na yadda a cikin mata ma'aikata gwamnati akwai masu wannan ɗabi'a kamar yadda ita ma victim ce tana daga cikin masu wannan ɗabi'ar na rashin kulawa da miji da ba miji haƙƙinsa saboda dalilin aikin gwamnati ku ji tsoron Allah sai ku kiyaye sai ku gyara wannan kuma mun ma kin karfafe mu kin kuma ƙara mana ilimi zamu faɗaɗa bincike kuma zamu faɗaɗa wa'azi da faɗakarwa dangane da mata masu aikin gwamnati ko masu aikin kamfani ko kuma masu sana'o'i wanda ba sa ba wa mazajen su haƙƙin su na lokaci da kuma haƙƙin su na auratayya kuma ke din ma ke ji tsoron Allah tunda ke ma kin ce haka ne kin ga wannan aikin naki ba shine dole ba ki ba wa mijin ki kulawa shi ya so to sannan kuma karam kalla a su ma mazan ba wannan bai zama excuse ba bai zama dalili ba dan mata ka tana aikin gwamnati ka tura tana neman kuɗi ba ta baka haƙƙi kuma ka ce wai saboda wai baka da halin da ƙara aure bari ka je waje kai suna ai kuma kana da halin da zaka yi zina zinan ai ba kyauta yake ba ai sai ya biya kuɗi ba su da wani excuse ba su da wani dalili su ma mazan da suke neman matan ba su da dalili gaskiya babu wani dalili da mutum zai zo ya takura kansa akan abin da Allah ya bashi dama in mata ka tana aikin gwamnati sai ka je ka tara kuɗi ka nemo wata yar ƙauye da ba ta da ma certificate din ka ajiye ta full housewife ta zauna a gida kurin ta zaman aure wacce kuma ta fita ta neman kuɗi ko kashe albashin tare amma wannan bai zama dalili ba kuma muna fatan mata ku ji tsoron Allah kula da mazajenku sannan mazan ma masu neman matan kuma ku ji tsoron Allah matarka tana aiki ba ta aiki ka ji tsoron Allah ka kiyaye dole akwai choice akwai alternative akwai wani canji akwai wata damar da ko da mutum ya gama da iyali mai larura ko mai matsala to zai iya samun hanyar da zai samu warware da abin da yake ciki wallahi mallan da yawa su fajirci ne da tsiya kuran shakiyanci ne kuran kamar yadda da yawa mun riga mun sani abin da muka faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuba harshe muna neman afuwar Allah tabaraka wa ta'ala na'am
masararo duka anan muka zo ƙarshen wannan shiri kada ku manta za ku iya ci gaba da turo da tambayoyinku da dade daga sati mai zuwa insha Allah sai bayan Ramadan kuma so za ku iya kallon
wannan sati mai zuwa
ban san ko za a yi ba
insha Allah
yauke to daga sati mai zuwa insha Allah muna da program guda daya
amma sati mai zuwa azumi saura kwana nawa
azumi za a fara shi Laraba ko Alhamis
to insha Allah an rufe karatu daga wannan karin insha Allah
kuke daga yau
insha Allah
to sai ayi hakuri ba su tabbiyoyi akwai da ta ce da Allah
dan mun nace ka tara na azumi ne baka tara ba
a ayyau din na azumin sun dan ci shigo
haka ne
an dan sassaka na
da kwana biyu Ramadan kama ina hanya na gani kwana ɗaya Ramadan
gaskiya dama za ka yi tafiya kaga
insha Allah
dama kai ka ce akwai
a wannan ne nake faɗa wannan na faɗa
oke wannan ne
wannan ne
dama wannan yana cikin lissafi
to ba dama sai su hakuri ai ni ma ina hakuri da su ai sun wawa sai hakuri da ni ba
to masu tambayoyi sai a huta sai bayan Ramadan insha Allah
wanda ya zama larura sai su private sai su turo maka sai boy sai a maida musu wanda ya zama larura
nan larura
insha Allah
to muna godiya ga wanda suka dau wannan shiri kai tsaye akwai Silas da Mahmud, to Allah ya saka kowa da alkhairi da masu ta masu gyara mana wannan tambayoyi injiniya Mala Abdullahi, dan muna godiya. Allah ya saka da alkhairi mala.
Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Rabbana la tuj'alna fitnatan lilqawmi adh-dhalimin wa najina bi rahmatika min al-qawmi al-kafirin. Allah muna roƙonka ba mu lafiya zaman lafiya. Allah ka kwantar da hankalinmu. Amin. Ku kuma halartar wannan azumi na Ramadan lafiya. Kuma ka samu gama lafiya. Allah ka sa aljanna makomar mu, ka ji gan iyayen mu. Ka haskaka kabarin su. Ka ba su aljanna. Mu ma Allah ka ba mu rayuwa ingantacciya. Ka ba mu aljanna. Duk abin da ka tanadar a wannan wata mai albarka na Ramadan, Allah ka ba mu ikon samun su cikin alkhairi. Laifuffuka ka raba mu da su. Allah ka nuna mana alkhairi, ka raba mu da sharri. Wannan ƙasa ta mu Najeriya, Allah ka ba mu lafiya zaman lafiya. Rashin tsaro da ta'addanci da ake yi wa marasa galihu, marasa ƙarfi, ya Allah ka kawo ƙarshen wannan al'amari. Hotuna da ake ta nuna wani cin zarafin ɗan adam da ake a ƙasar nan, ta'addanci da ake wa talakawa, rashin arziki da ake nunawa na rashin tsaro da ake azabtar da mutane, Ubangiji Allah ka kawo mana ƙarshen wannan abu. Ka ba mu shugabanni masu tsoron Allah da za su kawo mana ƙarshen wannan abu, kuma ka sa su gane cewa wannan nauyi ne da ake a kansu. Waɗanda suka kulla mana sharri a ƙasar nan kuma suke kan kulla mana sharri, Allah ka mayar musu duk sharrin da kansu.
Amin.
Masu ƙoƙarin gayyato mana Amerika, ta tada hankalinmu, ta jefa mu cikin hadari, ta gayyato mana sojoji a firgita mu akan abin da ba mu yi ba a zalunce mu, ya Allah, ya Allah, Allah kafi su, Allah kafi su, Allah ka mana maganin su. Ya Allah, duk abin da za su shirya Allah ka watsar da shi. Allah karka ba su nasara akan cutar da mu. Allah karka ba su nasara akan zalunta mu. Duk shirin da za su yi, ya Ubangiji, ya Allah, ka sa ka da ya tsoratar da mu, kuma rudda kai da mu fi na'arihim.
Amin.
Allah ka mai da makirci su a kansu. Ka ba mu ikon rayuwa da iyalanmu, ka ba mu ikon rayuwa da kasuwancinmu da nomanmu da gonakinmu. Ka kade mana, ka ije mana duk bala'in da za su shirya mana. Allah ka sa musu rashin jin daɗin zama a cikin ƙasar, kuma ka raba su samun kwanciyar hankali. Allah karka biya musu bukata, dan ƙarya suke kuma azzalumai ne sun zalunce mu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi.